بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لرباتي biyar ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na shekara 1435 daidai da 2 ga watan July shekara ta 2014. Wannan shine kaset na 15 daga cikin jeren giyar kasusuwan karishan karatun fiqh sirra wallafar babban malami al-ustad al-doctor Zaid ibn Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi alkhairi. Idan jama'a masu sauraro basu manta ba, a karatun da muka yi a baya na wannan littafi, muna cikin bayani ne dangane da fiqh sirra, wanda ya shafi ainihin wato yakin da aka fi sani da suna wannan hisaru ta'if, wato wannan yaki da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai farmaki ga mutanen Hunain da kuma waɗanda suka gudu daga nan aka je aka tsare su a ƙasar ta'ifa. Mun ji waɗannan abubuwa da suka faru a wannan ainihin wato yaƙi har zuwa ƙarshen dai labarin da malam Zaid ibn Abdul Karim Zaid ya takaita mana dangane da wannan kissa. A yanzu insha Allah za mu tashi ne a shafi na 615 daidai inda malam yake cewa al-fawaidul mustakhraja min ghazwati Hunain wa hisar Ta'if. Fa'idojin da za a iya fitarwa daga cikin yaƙin Hunain da kuma hisar, wato siege, tsare ƙasar Ta'ifa da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi. A takaice malam yace al'ula, fa'ida ta farko, na khudu min isti'aratir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lidduru'i min safwana fa'idatai. Daga cikin aro da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya karba na ad-duru, sune sulki, abinda ake sakawa a jiki don kare jikin daga sara ko suka. Waɗannan kayan yaki da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ara daga Safwan dan Umayya kenan, ɗaya daga cikin mutanen da suke a lokacin ba su riga sun musulunta ba, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ari makamai a wurin shi. To wannan abin da ya faru za mu iya fitar da fa'ida guda biyu in ji malam. Ta ɗaya shine anna lil imami an yasta'ira salaha al mushriki liqital al adu, cewa limamin musulmai, jagora ko komanda na musulmai, ya halasta a gare shi idan ya ga akwai maslaha ya ari makamai a wurin mushriki don yaƙan wani abokin gaba. Ma'ana ga wani kafiri wanda shi ba kafirin gaba bane a yanzu, ba fada ake da shi ba, ga kuma wani kafiri da za a yi fada da shi, to za a iya aran makamai a wurin wancan da ba a fada da shi don kaiwa wancan farmaki. In ya zama ya halasta a ara, mun babu aula ya fi halasta kenan kuma a siya. Wannan fa'ida malam yace a duba a cikin Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad mujallad na 3 shafi na 479. Ina fata mun gane wannan ma'ana. Yanzu wannan kuma yana nuna cewa musulunci ya halasta mu'amala kenan da waɗanda ba musulmai ba, gwargwadon yadda muka samu kanmu a cikin yanayi, mu'amala ta kasuwanci, bashi, makwabtaka, aro, ciniki da sauran huldodi. Musulunci kenan ya halasta yin haka idan da gwargwadon bukata da aka samu kai a wajen. Amma musulunci da ya halasta haka to bai ba abun a buɗe ba. Akwai maganganu da malamai suka yi da yawa da rubuce-rubuce waɗanda aka yi game da hukunce-hukuncen da suka shafi hulɗa da kafirai ɗin da kuma menene ya halasta, me bai halasta ba, tun daga babuka na ainihin wato mu'amala ta kasuwanci ko mu'amala ta zama a cikin kasashen kafirai ko mu'amala ta siyasa ko makwabtaka ko rayuwa ta yau da kullum ko cinikayya ko cin abinci ko sayayya a wurinsu, duka waɗannan akwai hukunce-hukunce da tsare-tsaren da musulunci ya ainihin bayyana. akwai website na islamwave.net suna da fatawoyi da suka ainihin wato sajjala na manya-manyan malaman duniya su ayyasi Ibn Baz da su ainihin wato malam Usaimin da makamantansu waɗanda suka yi fatawoyi da dama game da hukunce-hukuncen da suka shafi mu'amala tsakanin musulmai da kafirai musamman a wannan lokuta a irin rayuwar da muke musamman a rayuwar da muke a yanzu da ya kasance kafirai su suke rike da madafan iko na duniya tun daga siyasa da tattali da farfagandar ainihin wato yaɗa labarai da cibiyoyin bincike na ilmomi da harkar lafiya da noma kusan zaka samu mafi waɗannan abubuwa da kere-kere duka suna gudana ne yanzu ƙarƙashin jagoranci na kafirai nas'alullahi al'afiya to a irin wannan yanayin malaman musulunci sun yi magana sosai game da waɗannan abubuwa har sun yi magana game da hijira da ƙaura da musulmai suke yi yanzu zuwa ƙasashen turawa musamman zaka ga larabawa suna da yawan ƙaura daga ƙasashen sa na Suriya da ƙasar Misra da ƙasashen Iraki da makamantansu su koma zama a Canada ko Ingila ko Faransa ko America ko Brazil da makamantansu suna nan da yawa to menene hukunce-hukuncen waɗannan ƙaura ka tashi daga ƙasar musulmai ka koma ƙasar kafirai da zama malamai sun yi magana akan waɗannan zuruf din menene hukuncin ka canza jinsiya kana musulmi dan ƙasar musulmai ka je ka anshi indigenization na ƙasa daga cikin ƙasashen turawa a baka passport na EU ko ka je ka anshi green card a baka jinsiya ta America duk malaman sun yi bayani akan waɗannan ina hukuncin ma'ana abin nan aiki a ƙarƙashin gwamnatoci ko hukumomi ko kamfanoni ko masana'antu na kafirai ina hukuncin kafirai su gina masallaci su ba musulmai yadda wasu sarakuna ko shugabanni na ƙasashen kafirai sukan ɗauka su ba musulman da ke zaune a ƙarƙashin su cewa ga wuri mun gina muku masallaci ku dinga ibada a cikin masana'antu da makarantu da makamantansu da dai sauran abubuwa da suka yi magana akai har musafaha da kafirai duka akwai fatawa akan waɗannan to ga waɗannan abubuwa ne da ya kamata musulmai a yanzu su tsaya su nazarce su musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu a takeice dai mallam yace shugaban musulmai yana da ainihin wato dama ta ari kayan fada a wurin mushriki dan yakar wani abokin gaba Allah ya sa mu dace na biyu daga cikin fa'idojin da yace zai fitar a wannan gaba alista idadu lil qital imtithalan li qaulillahi ta'ala muna fa'idantar cewa akwai bayani dangane da shiri dan yaki istidadul qital shiri dan yaki li qaulillahi ta'ala saboda fadan Allah madaukin sarki da yake cewa wa'iddu lahum masata'atun min quwwatin kuntana dar musu abinda kuka ga za ku iya duk abinda ku za ku iya min quwwatin na karfi na kayan fada na tanadi wannan aya ta yi umarni da ayi tanajin shiri don gwabzawa da kafirai shine kuma muga a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi magana dangane da haka din ma'ana a aikace manzon Allah ya kwatanta haka din game da waccan sai yace a karanta littafin ainihin wato har ila yau a duba wannan aya ce ta 60 daga suratul anfal sannan kuma wannan fiqhu mala ya dauko shi ga littafin Ibrahim Quraybi a cikin marwiyat ghazwat Hunain a cikin juz'i na 3 shafi na 98 har ila yau dangane da waccan mas'ala ta mu'amala da hukunce-hukuncen ainihin wato hulɗa da kafirai zamu zo bamu jimalan zai magana sosai akan gaba anan gaba game da ita amma yana da kyau mu ishara ga wani littafi shine littafin fiqhun nawazil na malam Muhammad ibn Hussein al-Jizani malam Muhammad ibn Hussein al-Jizani ya da littafi mai suna fiqhun nawazil yayi magana akan abubuwa da dama da suka shafi mu'amala da kafirai athaniya fa'ida ta biyu fi qauli ba'dhi man ma'ar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat maganar da wasu daga cikin mutanen da suke tare da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suka yi cewa suna roƙon manzon Allah suna neman izini cewa ya sanya musu wata bishiya wanda za su dinga rataye makamansu a jiki suna neman albarkata kamar yadda suka ga waɗannan kafirai suna da irin wannan bishiya da ake kira da suna zatu anwaq na'khudhu al-hadhara min ash-shirk daga nan zamu dauki fa'ida ta cewa akwai tsoratarwa game da shirka fa inna ha'ula'i waɗancan kafirai yu'alliquna suyufahum bish-shajarati ala sabili at-tabarruk suna manna waɗannan ainihin takubba ne da bishiyan dan neman albarka wa ma'a zalika qala ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace inna hadha mithlu qawli ashabi Musa wannan magana taku tayi kama da maganar mutanen annabi Musa da suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha mutanen annabi Musa suka ce annabi Musa ya sanya musu gunki wanda za su dinga bauta mishi kamar yadda ainihin wato suka ga kafirai suna da irin wannan gunkin dan Musa ya ce musu innakum qaumun tajhalun babu shakka ku mutane ne waɗanda kuke kuna cikin wauta da jahilci dan menene bayan Allah ya tsiratar da ku daga maguzanci ya kawo muku addini da tauhidi ya yi muku babban annabi irin annabi Musa sannan kuma ya zama hayin da kuna da burbushin cewa kuna buƙatar wani abu irin gunki to annabi sallallahu alaihi wasallama yema waɗannan mutane kwatanci da irin munin aikin su shine kaman munin aikin waɗancan da suka ce a ba su dama su yi ainihin wato gunki kaga su gunki suka nema ai waɗannan kuma cewa suka a sanya musu bishiya ba a matsayin gunki ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu cewa duka aikin munin shi iri daya domin duka menene shirka ne to wannan shi ma kamar yadda ainihin wato muka ambata a baya shine yana nuna matsayin wato munin shirka da kuma kokarin tsoratar da musulmai kullun game da shirka game da kuma dukkanin babuka da suke iya kai musulmi zuwa ga shirka babu shakka shirka ita ce zinubi mafi girma da bawa zai iya yi ya samu matsala dan haka Allah ya yi alƙawarin ba zai gafarta mutumin da ya mutu yana shirka ba Allah ya yi alƙawarin cewa duk wanda ya mutu yana shirka wuta zai tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina al'amarin shirka ya tsoratar iyakar rayuwar shi ta da'awa game da ita dan haka har yana cikin halin magagin mutuwa da ya ji wasu daga cikin matan shi suna yin wasu maganganu da za su iya zama zari'a zuwa ga shirka sai da ya tashi a lokacin ya musu hadisi ya musu wa'azi su ne waɗannan mata da suna ambaton wata coci da suka gani a ƙasar Habasha ya miƙe ya musu wa'azi game da wannan ya tsoratar da su game da haka shi sa musulunci ya maganganu masu kaifi game da duk abin da ke da alaƙa da wata ƙofa ta shirka kamar me kamar hoto da rataya shi da girmama shi kamar kabari da rataya abubuwa da suke da alaka da girmama kabari kamar sanya mishi wata alama ko yi mishi wani yanayi na kwalliya ko gini na musamman ko ajiye kabari a wurin da ba makabarta ga magarita musulmai ba ko yawan yin ziyarar kabari ba bisa ka'ida ba ko yin addu'a ko wata ibada a kusa da kabari ko da mutum ba na kabarin zai roka ba duk waɗannan aka tsoratar game da su saboda munin su da kuma cewa kofi ne na shirka ha kuma shari'ar musulunci ta tsoratarwa game da abubuwa irin girmama mutane fiye da girman da Allah ya ba su dan shi ma yana jawo shirka kaman durƙuso da baiwa mutane matsayin Allah madaukakin sarki ta hanyar sunaye ko ta hanyar ma'ana a ce su yi aiki mummuna ba za a ga munin shi ba saboda su manya ne din musulunci ya yi tsoratarwa game da waɗannan yana cewa dukkanin mutane irin su guda ana ba su matsayi ne dangane da gaskiyar su da gwargwadon imanin su da dacewar su da shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallama din me yasa muka kawo waɗannan misalan dan nuna yadda musulunci ya tsoratar game da shirka ba dan komai ba saboda munin shirka da kuma kasancewar ta babban zinubin da idan mutum ya mutu yana yin ta to babu tsira a tare da shi Allah ya sa mu dace Simala yace as-salisa fa'ida ta uku a cikin wannan gabata gazwatu Hunain wa hisaru Ta'if shine na'khudhu aidan al-hadhara min at-tashabbuh bil kuffar, za mu iya daukan kuma har ila yau tsoratawa game da kamantakekeniya da kafirai. War rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yubayyin zalika fa yaqul, muka ga manzon Allah yana bayyana wannan karara sai yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum, za ku dinga bin wato take taken waɗanda suke gabaninku. Hazawal qudzati bil qudzati, wato ainihin wato za ku dinga bin su kamar yadda al qudza shine fida, abin nan ganye ko abin nan gashi, amin gashin dabba irin wanda ake yin kibiya da shi, asali shine al qudza. To yadda kaga wani na bin bayan wani, ana harba su ko kuma ana gwada su in za a yi ita kibiya din, za a aje wani wanda shine ma'auni, duk wanda aka dauko sai an gwada da wancan, sannan za a sare itacen ko kara. Ina fata mun gane. Idan za a yi kibiya, masu yin kibau ko wani abu makamancin haka, akwai awan da suke amfani da shi. Shi makerin yana da asalin wato size ko sample na irin kibiyar da yake so yi. Duk sanda ya dauko itace ko irin waɗannan ainihin wato kayan aiki, zai kera wata kibiya, to zai gwada da waccan ne, in ya kai tsawo sai ya yanki. To manzo Allah ya ce haka za ku dinga bin sawun wanda suka gabace ku, kamar yadda ake gwada tsawon kibiya da wata kibiya idan za a yanka ta. Ma'ana duk abin da suka yi sai kun wayi gari kuna yi. Har suka ce su waɗanne al'ummomi ne, ya ce Yahudu mana da Nasara, za ku dinga bin sawun su, kuna ainihin bin take-taken su a cikin tunaninku da addininku da rayuwarku da ɗabi'arku da abinci da sutura da bukukuwa da tsare-tsare da falsafar da kuke ma rayuwa a kanta. Waɗannan tsoratarwa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi game da munin ayyuka. Lizalika mimma yanbaghi 'alal muslimi bal mimma yajibu 'alayhi huwa al-hadaru min at-tashabbuh bil kuffar, dan haka daga cikin abin da yake ya dace da musulmi, mallai yace kai ba wai dacewa ba kadai, ya wajaba akan musulmi shine musulmi ya zama yana da tsoratar da kanshi, yana tsorata, yana taka tsantsan game da kwaikwayo da kafirai. Fi jami'i umurihim, a cikin dukkanin al'amarin da ya shafi kafirai. Wat tahziri min ittiba'i ahli al-ahwa, da kuma tsoratarwa musulmi ya dinga taka tsantsan game da biye ma masoya zuciya. Wazzaiqi, da waɗanda suke sun karkace min al-umamil madiya, daga cikin al'ummomin da suka shude, kafiran da suka shude, maguza wanda suka gabata, jahiliyyar da ta wuce. To musulmi ya zama yana da taka tsantsan game da bibiya ko yin kwaikwayo da halayensu. Wannan magana mallai yace a duba littafin Sa'id ibn Hajji al-Kalamul Muntaqa mimma yataqallaqu bi kalimati taqwa, a cikin shafi na 39 matbu alal ala, wanda yake bugun computer, ma'ana ba littafi ne wanda yake manshur ba. Kama anna tashabbuha bil kuffar min ahammi asbabil bid'ah, kama yadda kuma kwatanci yin kamantakekeniya da kafirai yana daga cikin muhimman dalilan kawo bid'ah. Yana daga cikin, ka karanta littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah na malam Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu, a can karke da yake magana akan bid'a, ya kawo usulul bid'a, abubuwan da suke kawo bid'a. Daga cikin ambata yake cewa daga cikin usulul bid'a akwai kullu ma ulsika bil ibadati wa kana min adatil kuffar, duk abin da aka je aka lika shi da ibadan musulmai sai zama kuma aka duba aka ga cewa a sha al'adar kafirai ne. Misali ganga da ake bugawa a masallatai da sunan kasida ko yabon Annabi sallallahu alaihi wasallama ko zikiri ko makamancin haka, kafirai sune da ke da al'ada buga ganga a cikin wuraren ibadarsu. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya, haka tafi, haka ire-iren waɗannan al'adun kafirai sai a kawo su cikin addini. To shine nan mallai yake ambata cewa kwaikwayo da kafirai na daga cikin muhimman sababin kawo bid'a. ففي هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل على أن يطلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة يعبدونها. a cikin wannan hadisi mun ga cewa kokarin kwaikwayo da kafirai shi ya ja banu Isra'ila izuwa ga su nema daga annabi Musa cewa ya sanya musu abun bauta su dinga bauta mishi kama anna lil kuffari alihatan ya'budunaha kamar yadda suka kafirai suna da abun bauta wanda suke bautawa wa huwa allazi hamala ba'du ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhum an yas'aluhu an yaj'al lahum shajaratan yatabarrakuna biha min dunillahi kuma irin hakan shi ya jawo muka ji gashi wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara musu yadda suke tambayan manzo Allah alaihi salatu wassalam cewa ya sanya musu wata bishiya su dinga neman albarka daga ita koma bayan Allah Allah shi kyauta wa hadha huwa alwaqi'ul yawm mala yace wannan shine abin da muke rayuwa a cikin shi a yanzu fa inna kaseeran min almuslimina qalladu alkuffara fi amal albid'i washirkiyat haqiqa a yanzu da muke rayuwa zamu ga cewa da dama daga cikin musulmai suna kwaikwayen kafirai a cikin bid'o'i da abubuwa na shirka wa kana bidayat zalika at-tashabbuhu bilkafirina wanda kuma farkon abin da ya jawo musu wannan su musulmai shine kokarin kwaikwayo da kafirai mala yace aduba salihun al-fawzan a kitab at-tauhid bugun maktaba ta riyad wanda yake basu buga shi da tarihi ba babu shekaran publishing shine ma'anan dalun ta'un a cikin shafi na 87 jama'a mu tsaya mu kalli wannan magana da irin muhimmancinta hazihi nuqtatun hassasa me yasa aka wayi gari a yanzu jama'a musulmai a kasashen duniya ko ina ka je zaka taron musulmai suna kwaikwayo makahon kwaikwayo da kafirai a cikin dukkanin abubuwan da musulmai suke na dabi'unsu da halayensu da zamantakewarsu da abin da suke ci da sirrin da suke sanyawa da harshen da suke magana da shi da irin hulɗar da suke tsakankanin ɗaiɗaiwansu da iyalansu da malamansu da jahilansu dukkan abubuwan da suke zaka tara kwaikwayo da kafirai yayi wato ya mamaye gabaki ɗaya al'ummar musulmai wannan al'amari ne wanda yake mai ban tsoro da kuma nuna hadarin halin da musulmai suke a ciki musamman makali yadda musulman farko suke a akasin haka yadda suke da ainihin taka tsantsan game da kwaikwayo da kafirai koda kuwa abin da su kwaikwaya din akwai maslaha a ciki za su yi kokari ne zama sun tsame maslahan ne ita kadai ba tare da ainihin wato sun samu kwatantuwa da barra dake ciki ba wannan al'amari jama'a ya zama ruwan dare ga maduniya har ma an wayi gari akwai abubuwan da ma an manta da cewa kwaikwayen kafirai ne a yanzu ka ce kwaikwayen kafirai ne sai ai maka hujumi da raddi charbi ala sabil misal charbi wannan da musulmai suke rikewa suna ja suna tasbihi suna salati kwaikwayen kafirai ne jama'a Catholics su ne suke rike tarbi a cocin su musulmai suka gani suka kwaikwaya yanzu in ka zo ka fito ka ce tarbi kwaikwayen kafirai ne malamai ne za su fara maka raddi ahlus sunna tukunna ba yan yan bid'a ba saboda an manta ma tsala alaihimul amad wa qasad qulubuhum to suna nan ire-iren haka da yawa jama'a a cikin littafin jilbabul mar'atil muslima Nasiruddin Albani da yake magana game da ainihin wato siffar jilbab na mace cewa kada sutura ta tayi kama da ainihin wato suturar kafirai wanda da zaran an gani za a iya identifying wannan suturar kafirai ce a cikin maganganun da ya wajen jama'a ya wata magana mai hadari irin wannan cewa musulmai suna kwaikwayen kafirai kwaikwayen da har ma sun manta gaba daya nasu abin nan din nasu huwiyya din musulmai sun manta nasu shi'ar din sun aje gaba daya sun kama na kafirai ina jin daga cikin abubuwan da ya kwatanta da su in ba na manta ba ya kwatanta da hadda gaisuwa da ake yin haka a dinga daga hannu ana waving yace wannan al'adar kafirai ce yace amma musulmai sun ma manta da cewa al'adar kafirai ce wannan haka kati na aure da ake bugawa jama'a al'ada ce ta kafirai irin wannan invitation card da ake bugawa kafirai ne suke buga shi idan za su aure irin wanda suke na cuci irin wannan auren zobe da ake yi na cuci al'ada ce ta kafirai amma yanzu ga musulmai suke buga shi har ma a gefe sai a rubuta aya ko wani hadisi da yake wata reminder ta wani abu da shafi aure zaka kuma da liman da alaramma da malamin fiqhu da babban alkali kowa in zai aure da aishi ko zai aure sai ya buga har ma inda zaka ce ni ba zaka buga ba akan wannan wata gila akwai family da zai fasa baka yesu ko kuma in sun maka akhafud dararain sai suke to su da su buga ba ruwan su amma akan wannan sai an yi korafi sai an zage ka sai an aibata ka inda zaka zo yin aure ka ce ba zaka buga kati ba wannan nan wai abubuwa ne wanda suke kanana ma tukunna jama'a wadanda basu ba su daga cikin ma wato asasiyat na rayuwar mu duwa ga al'amarin da ya shafi gemu jama'a da irin yadda mutane yanzu suke ganin wanda ya ba gemu wani ba kauye ne wani ba gidaje ne bai san abin da yake ba saboda mene saboda turawa sun zo da al'ada aske gemu kullun yadda ka san in ka wayi gari kullun sai kai alola zaka yi sallar asuba ko to haka bature kullun ya wayi gari ya je wanka sai yayi shedin yana da shedin powder yana da asake da wukake wadanda zai dinga kallon miro yana kwakulan ainihin wato haba shi sai yaga ta zama kaman dutsen guga kaman ayon sili sili kullun haka suke to haka yanzu ƴan boko suke wannan al'ada har kuma kai in ka bagge mu to za a dinga discriminating dinka za a dinga ganin ka wani baki daji za a dinga ganin ka wani wanda bai san abin da yake ba jahalan minhum da cewa su kansu turawa wannan al'ada ba ta fi shika 100 a cikin su ba shika 150 in ka je ka kalli hotunan turawa wadanda ake celebrate a matsayin manyan turawa irin Shakespeare irin su Bernard Shaw da ire-iren su irin su George Washington wadannan manyan kafirai da ake ganin darajar su a duniya kafirai ko za ka gansu da gemu da gaza irin na ustazai kuma a lokacin kwalliya ne a gun turawa amma saboda turawa yanzu sun maida abun ba kwalliya ba sun samu wani sabon canji a culture din su sai ka ga cewa suna askewa to mu ko muna mugun kwaikwayo da su duk abin da muka suna yi shi muke kuma turawan har yanzu masu hankalin cikin suna barin gemu domin gemu baya ga cewa kwalliya ce ga da namiji kuma yana da asrar na siha yana da abubuwan da ke kare mutum da cututtuka na fata ku je ku karanta a gun kurkukutun bai likitoci abubuwan da suke ainihin dermatologist masana halittar fata jikanan sai ka je ka tambaye su ina fata mun gane wannan jama'a to ire-iren waɗannan aka ce za a yi magana akan su to sai wannan katin ya zama wani abu daban amma dai bari mu ishara zuwa ga wasu daga cikin masadir na ainihin wato littafin musulunci wanda za su zama madogara game da waɗannan littafi wanda ya fi kowanne wanda za a ce shine ɗaya tamkar da dubu a wannan babi shine littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya ji kanshi da rahama wannan littafi kamar yadda na ambata ɗaya ne tamkar da dubu kuma dama littafin Ibn Taymiyyah gaba ɗaya haka suke kowanne ka dauka to ɗaya ne tamkar da dubu a babin sa wannan da ke hannuna mai mujalladi ne guda biyu da tahqiqin Dr. Nasir Ibn Abdul Karim al-Aqal wanda asali thesis ne da yayi na PhD shi a jami'a ta ainihin wato Malik Saud a kasar Saudiya wannan littafi Ibn Taymiyyah ya ba da labarin cewa asali magana ce yayi irin wannan kankanuwa game da kwaikwayo da kafirai sai malamai suka fara mushiraddi cewa ya tsananta irin wannan abin da muke ambata wata rikar ayyamu nudawilu ha bainan nas aka ce ya tsananta ya ce komai ba kyau yace sai ya instagramin magana ta bashi mamaki a ce malamai suna wannan magana to jahilai ko me za su ci da haka shine sai ya zauna bisa irin ka'idar rubuce-rubucen shi ya bi gaba daya usul na qadiyar tunda kan ayoyin alqur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama maganganun sahabbai fatoyin tabi'ai maganganun a'imma na mazahib game da kwaikwayo da kafirai haka yayi ta kawo su yana fitar da daqa'iq na fiqhu da irin abubuwan da ya saba fitarwa na fawaid al-tafansa baya da ya gama kuma yazo ya takwatance cewa kamar kaza kamar kaza kamar kaza yayi magana akan kwaikwayo da kafirai baƙaƙen kafirai irin wanda Allah ya halakar adawa da samudawa da makamantansu kwaikwayen kafirai ahlul kitabi masu littafi ya ta kawo nassoshi daga Qur'ani da Sunna game da su kwaikwayo da shedanu wanda yake shi ma ana ilhaƙe shi da kwaikwayo da kafirai kamar misali irin abubuwan da aka fada cewa in kana ci abinci da hagu kana kwaikwayon shedan da makamantansu da yi magana akan su wannan littafi alhamdulillah yana daga cikin syllabus na ainihin wannan makarantar tamu ta Darul Hadith Salafiya, kuma daga cikin tafan da muke fatan insha Allah idan an gama karatun Fatwal Hamawatul Kubra bisa abinda shawara ta yanki na ainihin majalisin malamai masu kantawa a makarantar nan, za a zabi ɗaya daga cikin malamai makarantar nan da zai kantar da littafin nan ɗaya bayan ɗaya, domin ya daga cikin syllabus din da malam ya tsara, Allah ya ji kanshi. Babu shakka muna da buƙatar irin waɗannan littafan da kuma littafin ainihin Sheikh Ahmad Muhammad Shakir na Masailul Jahiliya, littafin Masailul Jahiliya wanda wata rana malam ya taɓa yin summary din shi a wata lecture, mutane sai su ƙara sauraron wannan lecture ta Masailul Jahiliya, abubuwan jahiliya, maguzancin jahiliya waɗanda musulmai ba su daina kwaikwayon su ba, suna nan irin alfahari da dangantaka, irin gori da asali, ire-iren su suna nan da yawa jama'a, waɗannan abubuwa suna nan da yawa an yi maganar su. Akwai littafin Al-Ittisamu Bis-Sunnah na Al-Imam Shatibi, shi ma muna da shi a makarantar nan, ban Hausa ba bane da sako da shi, muna da su copy iri daban-daban. Wannan littafi na Ittisamu Bis-Sunnah akwai kofi na tahqiqin da su malam mashhur Hassan Ali Salman suka mushi, wannan littafi shi ma ya kai ya kawo wani abin mamaki. Malam Al-Imam Shatibi da Ibn Taymiyyah sun yi zamani da juna amma ba su san junan su ba. Ibn Taymiyyah yana kasar ainihin wato Dimashq, shine Syria a yanzu kenan, shi kuma Imam Shatibi yana kasar Shatiba ta kasar Spain a yanzu, amma kuma dukkanin su suka yi rubutu sai zama rubutun yayi kama da juna, domin ita gaskiya guda ɗaya ce. Wancan yana magana akan kwaikwayo da sunna da gujewa bid'a, da yadda za a yi ainihin wato a gane kaza bid'a ne. To a cikin maganganun shi sai zama yayi tatarruki zuwa ga magana akan daga cikin usul bid'i akwai kwaikwayo da kafirai, to anan ne suka yi kama da juna, ina fata mun gane. Sai zama har irin ayoyin da irin maganganun da abubuwan da yake rota daga malamai duka kusan iri ɗaya ne, sarki ya tabbata ga Allah, Imam Shatibi kenan. Sannan Imam Shatibi din nan haka suka samu irin wannan kamantakekeniya din da shi da Ibnul Qayyim a littafin Muwafaqat da kuma littafin ainihin Ibnul Qayyim I'lamul Muwaqqi'ina 'an Rabbil Alamin, littafi akan usul fiqi. Ai haka malamai suke, malamai masu faɗan gaskiya. Sannan Malam Albani rahimahullahu yake ta maganganu akan ƴan Boko Haram da kasusuwan da yayi akan su su karshen alewa kasa da makamantansu, ya ba mu labarin cewa bai ma san Malam Jafar ya maganganu a kansu, Allah ya ji kansu gaba daya. Sai aka kawo mishi cassette bayan ya gama wata lecture, kai kace san hada baki ne. Wasu da dama wanda suka shaida waɗannan jalasat din sun san Malam har ya dandana wa mutane maganganun a cikin kasusuwan da Malam Jafar yi. To haka kullun zaka tara fatawan malaman kwarai, haka take zama daidai da ba tare da sun yi meeting ko sun yi shawara ba, domin duk malamin kirki in kaje kace mishi Allah ga wata malam mai hukuncin shan giya, zai ce maka haramun ci, kuma zai ga maka ayat da Allah ya haramta. In zaka tambayi malamai 50 duka abin da su fara yake, amma idan malamai masu ya buciya ne ko ƴan bid'a, to zaka ga innahum la fi qawlin mukhtalif, isu isu ba sa ittifaki akan magana daya, wannan zai ce kaza, wancan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, sai ta dukan junan su da maganganu marasa kyau. Da haka ya kamata jama'a mu kalli wannan mas'ala a wajen nan, domin dama manufar wannan katin shine mu alakanta shi da rayuwar mu ta yanzu. Karanta tarihi bai da wani amfani in ba za mu dauki izina ba. Shine kaida da Qur'ani ya bada labari cewa muna ba ku labarin ma al'ummomin da suka gabata domin ku dauki izina ne. Ya zama wato ibratan wa idatan wa mu'izatan. Ya zama mu'izatan wa ibra. Me yasa Allah ya taba manzo Allah labarin al'ummomi da suka gabata da annabawansu da irin tsagerancin da suka wa annabawa, domin ya san cewa irin wannan abin da yake mishi an taba yi ba kai shi farau ba, ya daina jin bakin ciki har kaman zai kashe kanshi da bakin ciki. Fal allaka bakhiun nafsaka ala athari lam yu'minu bi hadhal hadisi asafa, cewa kana bakin ciki dan sun ki imani. Ai annabawa sun gaji haka su fada a ki imani, dan haka sunna ce ta annabawa. Wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun, da kace manzo Allah hankalin shi yana kwanciya cewa to ba kan shi faro ba. To haka mu ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da muke kan tarihin manzo Allah alaihi salatu wasalam da tarihin sahabbai da al'ummin da suka gabata, dan mu ji cewa ga yadda al'amari faru gare su, ga yadda zamu gyara namu, ga yadda suka gyara. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da sahabbai game da kwaikwayo da kafirai ko, to mu yafi cancanta a tsoratar da mu a wannan zamanin. musamman saboda magana da muke cewa a wancan zamanin musulmai su suke da sultani, su suke da gwamnati, su suke da karama. Yanzu ko al'amarin ba haka yake ba. Kafirai su suke da waɗannan abubuwa ala hisabil ummal islamiyya. At the expense of musulmai, yanzu kafirai su suke rike tattalin arzikin duniya, su suke rike da siyasar duniya, su suke rike da media, kafafen watsa labarai, su suke rike da ainihin wato gwamnatocin duniya, su suke juya gwamnatoci har na ƙasashen da ake cewa ƙasashen musulmai. Yanzu ƙasashen Saudi Arabia da Iraki da Misra da Algeria da makamantansu ana lissafa su a matsayin ƙasashen musulmai, amma ba su isa su gudanar da rayuwarsu yadda suke so bisa tsarin musulunci ba. Dole sai sun jira me America ta ce ayi, menene United Nations Organization ta ce ayi, menene World Bank ya ce ayi, menene IMF ta ce ayi. Dole sai sun jira wannan, sai sun jira karar daga EU, sai sun jira karar daga UNESCO da makamantansu. Ashe kaga ƙasashen musulmai waɗanda ake ganin su ƙasashen musulman ne, ba ma irin ƙasashenmu da ake da taba ba. Shin ƙasar musulunci ce ko ba ta musulunci ba? Balantana kuma mu kenan. Ƙasashen musulmai ba su da dama su aikata abin da suke ciki na musulunci. Nas'alullahi al'afiya. Wannan al'amari ne da yake nuna babu shakka duniyar nan ta kusa zuwa ƙarshe. A ce an waye gari, musulmai suna da mugun yawa a duniyar nan. Sama da mutum biliyan biyu su ne wanda suka yi kalmar shahada yanda suke yin musulunci. Sama da mutum biliyan biyu, ma'ana dubu sau dubu gida biyu. Shi ne fa yawan musulman duniya a bisa kiyasin da ake. Kaga shi ne mene kenan gusa'ul ka gusa'ul sayl. Amma musulman nan ba su da gwamnati kwaya ɗaya yanzu ta musulunci 100% a duk duniyar nan. Har a ƙasashen da musulmai suke da jagoranci ko suke da yawa ko kuma suke musulmai ne zalla, akwai su ƙasashen. Ko kuma inda musulmai suke da ci gaba ko ake ganin sun kai sun kawo wajen sanin makamar aikin da suke yi, Allah shi kyauta. A taƙaice, ya kamata kowane musulmi jama'a ya shiga taitayin shi game da kwaikwayo da kafirai. Ta hanyar mene? Ta hanyar duk abin da za ka aikata, to ka bi ƙa'idar mai alari, hatta ya alama hukumar lahifi, ka san hukuncin Allah game da wannan abu. In baka sani ba fa, wa yas'alul ulama, sai ka tambayi malamai. In ba malamai fa, a kusa, wa yaqtadi bi muttabi'ina da sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin akwai shubuhohi da dama waɗanda ba za ka iya tantance me matsayinsu ba. Kamar yadda manzo Allah yake faɗa ne, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Akwai abubuwa da dama game da misali, game da sutura, game da abinci, game da yare, game da zamantakewa, alaka tsakanin iyalai, alaka tsakanin malamai da ɗalibai, ƴan kasuwa, kasuwanci, bashi, cinikayya, waɗanda ba kai saka tantance yaya kamata a yi su ba. A matsayinka na ɗalibi ko ɗan jigar-jigarin mai koyon karatu ko gama garin musulmi, da ka sai ka yi tambaya malamai sun gaya maka, malamai su fahimtar da kai, ko ka yi bincike in Allah ya baka dama da iyawa don ka san cewa ga yadda ya kamata a yi abu. Kar kawai ka zama yadda mutane suke yi kawai, duk abin da kaga ana yi kawai ka tashi kai. Misali yanzu in aka zo harkar jana'iza, galibi mutane duk abin da suka ga ana yi a garuruwansu kawai haka suke yi, ba sa tunanin cewa ya ya kamata a yi musulunci. Tare da cewa kuma jana'iza ibada ce tsantsa, domin mutane a duniya ba su san da jana'iza ba sai da Allah ya aiko da wahayi. Karanta kissan ƴaƴan annabi ainihin wato Adam, wanda shi ne gawa ta farko a duniyar nan, da ya kashe ɗan uwan shi bai san da zai da gawan ba, sai da Allah cikin hikimarsa ya aiko wannan tsuntsu, wannan tsuntsaye suka zo suka nuna wannan aikace ga yadda ake yi da gawa. Wannan shari'a Allah ya ga dama ya aiko ta wannan yanayi. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo a cikin addininsa ya karantar da komai da shamu jana'iza tun daga abin da za a yi mara lafiya idan ana tunanin zai rasu. Karanta littafin ahkamul jana'iza wa bida'uha har zuwa abin da za a yi bayan ya mutu ma gabaki daya, bayan an gama ma jana'iza gaba daya an watse, babu abin da aka rage a musulunci. To amma in ka zo garuruwanmu nan, sai ka tarar yadda ake jana'iza a Zaria, watakila idan ka je Kafancan ba haka bane, kuma duk musulmai ne suke yi. Idan ka je ainihin wato Shanuru a ƙasar Kano ba haka bane, in ka je Bauchi sai ka tarar ba haka bane. Za ka ga bambance-bambance, saboda mene? Mutane sun riga sun ɗauki wannan al'amari na jana'iza, sun saka shi a cikin burgami na al'adunsu. to dole sai mun raba tsakanin al'adunmu da musulunci. Wanda ya dace da musulunci mu bi, wanda bai dace ba wajibi ne mai watsi da ita. Allah ya ji kan mala bakar gumi, saboda fiqhun shi da sanin sirrin kalmomi wajen magana. In ya duba mutum musulunci sai ya ce mishi musulunci shine kai ban kwana da al'adunka kama al'adun musulunci. Wannan magana ta kai wato ta kai a rubuta ta da ruwan zinare a yi sharhin ta littafai da dama wajen bayani akan meye ita. Magana ce daga ji, ka san magana ce daga bakin tsohon malami gogaggen alƙali mujtahidi. Allah ya ji kansu da rahama. A takeice jama'a, lalle lalle ya kamata mu shiga taitayin mu game da abubuwan da muke na kwaikwayo da kafirai. Babu shakka suna nan da yawa a cikin abubuwan da muke, suna nan da yawa birjik a cikin abubuwan da muke. Allah shi kyauta. Ar-rabi'a, mala yace fa'ida ta hudu, fi qauli ba'di sahabati radiyallahu anhum ij'al lana dhata anwatin dalilun ala annahu mustaqirrun inda sahabati radiyallahu anhum anna al-ibadati mabnaha ala al-amr. Cikin fadin ainihin wato wasu daga cikin sahabbai Allah ya kara musu yarda da suka ce, ka sanya mana ya kai manzo Allah alaihi salatu wassalam, ka sanya mana zatu anwat. Wannan yana nuna dalili cewa ya riga ya tabbata a cikin fahimtar sahabbai cewa annal ibadat mabnaha alal amri, cewa ibadoji gabaki ɗayan su ana gina su ne a ƙarƙashin umarni. Ma'ana duk wani abu da za a yi da sunan ibada to ana jira ne a samu umarni tukunna daga ash-shari'u, kamar yadda malaman usuli fiqi suke kira. Sai an samu inda mai bada shari'a shine Allah madaukin sarki kenan, ko kuma wakilinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda yace ayi kaza sannan za a aikata. In ba a ce ba fa to wannan abin duk yadda mutane suke ganin cewa ibada ce to ba ibada bace. Duk yadda mutane suke ganin kish suke istihsanin shi ba zai taba zama ibada ba, sai an samu umarni daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga ayan alqur'ani wanda take tabbatar da cewa ayi. Ma'ana da sallah da azumi da zakka da aikin haji da dukkanin sauran ibadoji muna yin su ne mu musulmai, saboda an samu dalili na shari'a da yace ayi su. Duk wani abu kuma da za a yi da sunan ibada ba yi da irin wannan bakin din na nassoshi to ba ibada bace, kuma ba hujja bace. Irin abin da yan dariƙa suke faɗa su ce wai Annabi ya ce kar a yi shine hujja, ba wai Annabi bai yi ba. Idan aka ce musu maulidi da kuke yi ina ayat da ce ayi shi, za su ce to ina ayat da ta hana, sai a ce a ku za ku kawo ayat da ce ayi, domin sallah da muke yi muna da ayat da ce ayi ne, ba wai mun bincika ne ba mu samu ayat da ce a hana ba. Sai muka ga dacewar mu, sai da aka samu ayat da ce ayi. Da haka in dai yi ne sai an samu ayat da ce ayi, in ba a samu ba fa to ba za a yi ba. Kar ka ce wai Annabi bai ce ka ayi ba shine hujja. Amin, Annabi ya ce ka ayi shine hujja, amma Annabi bai yi ba hujja bane. Duk wanda haka wannan magana ya faɗe ta ne kawai dai budewa kan shi kofaye abin da ya ga dama a addinin musulunci. Domin ni ma yanzu in zo in kawo wani abu, in an yi magana sai in ce Annabi bai hana ba, in dauki wasu ayoyi in yayyankwana ko wasu hadisai in jajjona su sai na fitar da wata sabuwar hanya bauta, in kira abin da sunan da na ga dama. Me ku ce sunan shi wazifa ko lazimi, sai in ce sunan shi taqarrubi misali, ko in ce sunan shi munajati, duk abin nagara ma in kira shi. Me ku kira shi dariqa, in nagara ma in ce sunan shi kaza, duk abin nagara ma na kira shi da wannan suna. Da an yi mu magana sai in ce ai babin da Annabi ya hana, kaga wannan ya zama zari'a da za ta bude ko kuma sai abin da ya ga dama. To musulunci ba tafiya haka. Ka'ida jama'i ta ce duk abin da yake shari'a to ya zama wajibi a samu abin da ya shar'antar da shi, shine nassi na alqur'ani. Kuma zaka gane haka daga duk magana wani malami a duniyar nan jama'a, cewa in yace ma kaza daidai ne ko kaza ba daidai bane, ba zai numfasa ba sai ya faɗi hujja game da haka indiya da ita, domin shi ma yafi mai zaman lafiya. Duk malamin da yace maka ba kyau yin zina kafin ya numfasa sai ya faɗi aya ko hadisin da ya hana, ba kyau saba wa iyaye kafin ya numfasa sai ya faɗi ayoyin da suka hana, to dan zaka gane malami gaskiya yake fada. Idan kuwa son zuciya yake fada, idan yace maka kaza shari'a ne, sai ka ji babu aya ko hadisi da zai kawo, sai dai ya laluba ya ta kawo su dabarbaru da maganganun da suna cewa yana ganin kyan abun ko abun ya dace ko abun daidai ne to wannan kuma zaka karba ne da gurgurdan kai mai da kake da son zuciya ko yadda abun ya dace da abun da ke cikin zuciyarka ko ya dace da asalin usul na shari'a ko irin manhajin da kake bi shi yasa jama'a daga qur'ani da sunna ne kadai ake daukan shari'a duk inda ba dauka haka ba fa to za a bude kofar barna ce daidai wa daida shin an dauka ne daga shehunnai din ko an dauka ne daga mazhabobi duka barna iri daya ce duka iri daya ce ya kamata mu takaita ainihin wato biyayyar mu akan abubuwan da Allah ya hukunta musu biyayya sune nassoshin alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a bisa fasarar shi annabi din da kanshi ko fasaran sahabban shi da sauran magabata na kirki wannan kawai shine hanyar tsira gare mu ina fata mun fahimci wannan a takeice wannan shine a ka'ida game da shari'a cewa ibadoji gaba ɗayan su ana gina su ne karkashin umarni wa hadha mabda'un muhimmun fi sadd bab al-ibtida'i fi ad-dini ita ce dai magana cewa wannan ka'ida ce mai muhimmanci wajen toshe kofar kawo bid'a a cikin addini duk wani mai kawo bid'a yana kawo ta ne idan da an bar wannan kofa a bude cewa zai iya kawo abin da ya burge shi ce shari'a ne Allah ya shiryar da mu al-khamisa sai kuma ainihin wato gaba ta biyar daga cikin fawaid din wannan ainihin yaqoqi na gazwatu hunain da kuma hisaru taif mala yace lamma qala rajulun min al-muslimina lokacin da wani mutum daga cikin musulmai yace lan nughlaba al-yawma min qilla wallahi yau ba a isa a ci nasara akan mu dan ba mu da yawa ba wana ce ta zalika sakamakon haka wama nazala fihi min al-qur'an da kuma abin da ya sauka na alqur'ani mun dai san sakamakon haka shine Allah ya jarabci musulmai da sai da aka watsa sannan suka dawo suka ci nasara sannan Allah ya saukar da aya yana aibata irin wannan aiki da cewa wa yawma hunainin id a'jabatkum kafaratukum falam tughni ankum minallahi shay'a to wannan abin da ya faru zamu ga cewa na'khudul hadara min al-ghurur zamu dauki ka'idar tsoratarwa daga rudi kada mutun ya rudi da kanshi kada wani abu da ka mallaka a duniya na karfi ko sarauta ko iko ko ilmi ko dabara ko fasaha ko ana yayinka an san matsayinka kai rude ka jama'a wannan ya saba wa ka'ida ahlus sunna ya saba wa ka'idar da malaman mu na sunna suka daura mu akai ya saba wa ka'idar da muka karanta game da irin rayuwar sahabbai cewa ba sa daukan gururi ba sa daukan kansa a matsayin wata tsiya yaqulu abubakar al-jazairi mala abubakar al-jazairi yake cewa fihi game da wannan mas'ala cewa akwai hurmatul ijabi bin nafs akwai haramcin mutun ya dinga ganin yana ji da kanshi aw al-amal ko ya dinga ji da aikin shi aw al-quwwa ko ya dinga ji da karfin shi iz tarattaba ala zalika hazimatul mu'minina domin a karkashin haka ne aka samu musulmai suka ruguje amin al-mu'minina fi awwal liqa'ihim bi aduwwihim a farkon karawarsu da abokan gabansu ma'ana haramun ne akan musulmi ya dinga takama da kanshi ya dinga jiji da kanshi ya dinga ainihin daukan kanshi wata tsiya Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur yace ya ku mu'minai ku sani da cewa alƙawarin da Allah ya tashin alƙiyama gaskiya ne kar ku bari wannan rayuwa ta duniya ta rude ku kar ku bari wani rudi ya raba ku da al'amarin Allah shine lafiya da ƙarfi wadata da arziki shahara girma daraja mulki da duk wani abu da mutane suke ganin cewa a duniyan nan abinda ake daga ido ne aka lashe cewa wane ya dace to wannan abin kada ya rude ka kaman ta da matsayinka cewa kai a cikin duniyan nan ka zo ne kawai kai aiki Allah ya gani ya maka sakamako gurgurdan aikin da kai cewa duniyan nan ba matabbata bace cewa duniyan nan duk wani abu da ke cikin ta ba shi da tabbas duk abin da ka samu zaka rasa shi ko kuma kai a rasa ka ka bar shi idan mulki ne mulkin zai kare ka ga wani yana yi ko kuma kai ka kare ka bar mulkin idan kudi ne za su kare ka ga wani yana da su ko kuma kai ka kare ka bar su haka idan karfi ne cewa kai ka fi karfin kowa duk abin da ka ansa na wani sai dai Allah ya isa ana nan ta zaka zama mai rauni wasu ta su masu karfi
ko kuma ka mutu da karfin naka. Haka idan fasahar baki ce kake ganin kana da fasahar da zaka dauki gaskiya kai kwankwana ta kamar da ta ƙarya, ka dauki ƙarya kamar ta kulliya ta zama gaskiya irin yanda malamai masoya zuciya suke yi, to ka sani da cewa wannan ma zai wuce. Allah zai tona asirinka daga baya a gane abin da kai, sannan kuma zunubinka zaka je ka gaje shi, sannan kuma Allah zai tasar da mutane da za su yi maka raddi su faɗi gaskiya akan abin da ka faɗa. Haka idan wadata ce kai duk abin da Allah ya baka, ka sani da cewa ba zai ƙare ba, amin ba zai tabbata ba zai ƙare. Wannan ka'ida ce tabbatacciya a cikin addinin musulunci cewa babu wani abu da za ka samu a duniyan nan sai ya zama abu ne temporary ba shi da tabbas. Me yake da tabbas kawai shi ne wannan rayuwa da za a yi a lahira, Allah ya sa mu dace a kanta. Don haka a wannan ainihin kissa tana bayyana mana muhimmancin tunawa da kai wane ne, da kankan da kai, da kuma tsoratar da kanka daga ijabu bin nafs, da kuma gane cewa haka din babu abin da zai kai ka illa tawaya. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lam takhriq al ard wa lam tabdiq al jibala tula, kar ka dinga tafiya a bayan kasa kana mai ainihin takama, dan ba za ka kai tsawon dutse ba kuma ba za ka iya taka kasa ta lutse ba. Dan haka jama'a mu kula da wannan, kar mu bari wani abu da muke ganin muna da shi a duniya ya rude mu. In fact har imanin da kake ganin ka da shi kaka bari ya rude ka, ka dinga sanin wane tun da dan bid'a ne kai ka fi shi matsayi, baka san da me zaka cika ba. Wane tun da baya bin sunna to ai batacce ne kawai, shi ba ko shi ba mutum bane. Wane tun da kirista ne ai shi alade ne dabba ne, kar da wannan ya rude ka har imanin da kake da shi kaka bari ya rude ka. Kullun ka dinga addu'a kana neman sabati, kana neman Allah ya kare maka imaninka, Allah ya raba ka da shirka da riya da ainihin maguzanci, Allah kuma ya sa ka cika da imani. Ina fatan mun fahimci wannan. Wannan kullun musulunci yana tsoratarwa game da hadarin da ke cikin haka, domin hadisi ne gashi nan shahararren hadisi, wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alayhi kitabuhu fayamal bi amali ahli an-nar fayadkhulaha wal iyadu billah. Mutum zai dinga aikiyar ne aljanna har sai ya zama tsakanin shi da shiga aljanna bai wuce zira'i guda ba, sai ya zama littafin da Allah ya kaddara mishi na cewa dan wuta ne shi, sai ya gabace shi, shikenan sai ya shiga tsakanin shi da ayyukan alkhairi, sai ya fara ayyukan yan wuta, sai ya mutu akan su, kuma sai ya zama wuta za shi, domin al'amalu bil khawatim, hukuncin ayyuka ana yin shi ne da abin da mutum ya na karshe. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya tsare mana imaninmu. A takaice dai wannan gaba tana da matukar hadarin da ya kamata a tsaya a kalla ita ma, musamman a wannan rayuwa da muke ciki wanda zaka fito baka san ko zaka dawo ko ba zaka dawo ba. An waye gari a wannan rayuwa ta kasan mu, babu mutumin da ke cikin aminci sai wanda yake makabarta a kwance, shine kawai yake da aminci, ba za a buga musu bomba ko ba za a kona inda suke ba ko ba za a zo a tuhume su da kaza ba. Kana kan hanya ne a mota, kana cikin fitina ko dai bala'i na yan fashi ko na yan sanda ko na munin hanya ko na rashin kyawun ababen hawa, kana makaranta ne, kana gida ne, kana masallaci ne, a coci ne, a kasuwa, a tashan mota, a kan titi, babu inda ba a yi wannan abubuwan ba, kaga babu wani da yake da aminci kenan. To ashe a wannan lokaci ya kamata kowa ya dinga tattalin imaninsa yana guzurin shi, dan baka san wane ne lahza al-akhira min hayatika ba. Ina fata mun fahimci wannan, Allah ya sa mu dace. Har ya zama kaman wato hadisul yau, duk sanda ka bude radio ko kawo kan internet ko ka bude TV zaka ji ko kan radio zaka ji cewa an buga wam a Lakwaja, an buga wam a Borno, an buga wam a Abuja, babu inda ba a bugawa. Ba haka bane jama'a? Kuma mutane ne ko ina a awam wato ordinary Nigerians sai suna cikin ayyukan su na yau da kullun, kawai za a samu da dama daga cikin su a kashe su, zaka iya zama ɗaya daga cikin da aka shiya irin wannan karrat. To kenan kaga yanzu mutum ya da bukata ya dinga guzurin imanin shi, ko ya zama imanin ka ya da dumi yadda ya kamata har ka tarar da Allah a bisa imaninka. Allah ya sa mu cika da imani. As-sadisa, gaba ta shida daga cikin fawaid na wannan gazuwa shine mala yake cewa fi hadhal mawqifi aidan darasun fil aqida, a cikin wannan mawqifi na yaqin Hunain da hisarut Taif akwai darasi game da aqida, shine mene? Fa inna waqa'ata badrin qad qarrarat lil muslimina anna al qillata la tadurruhum shay'an, yaqin badar ya tabbatar wa da musulmai cewa karanci ba zai taba cutar da su ba ko kadan fi jambi a adaihim idan wai sun ba su kai yawa abokan gaban su ba karanci ba zai musu illa ba idza kanu sabirina idan sun zama ainihin wato masu hakuri wa muttaqina masu tsoron Allah wa anna ghazwata hunainin shi kuma yakin hunain shi kuma menene qararat lil qadqarat lil muslimina an al kasrata aidan la tufiduhum ya tabbatar da musulmai cewa yawa ba zai musu amfani ba idza lam yakunu sabirina wa muttaqina matakar ba su hakuri ba ba kuma ainihin su zama masu tsoron Allah ba ma'ana shi musulunci ba yawa na masu biyayya a cikin shi ne yake damun shi ko karancin su ba a'a kaifin imanin su da nagarta addinin su da yaqinin su ga Allah madaukakin sarki da kuma hakurin da zasu yi zaka sahabbai 300 da ɗan dori a Badar suka tarwatsa waɗannan kafirai suka kashe 70 daga cikin su kama 70 kowa a lokacin ya tsorata da al'amarin su amma kuma gashi sun zo su zama 12,012 an watsa su to kaga kenan ba yawa ko karanci ne ba ma'auni game da gaskiya ko game da ta aiki jama'a wannan ita ma kaida ce a cikin addinin musulunci kan talzafin taysirul aziz alhamid yayi maganganu game da irin wannan mas'ala har yake kawo magana game da cewa hadisin nan na da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin annabawa ranar kiyama cewa wani annabi zai zo da mutum biyu su ne kawai mabiyan shi wani zai zo da mutane da ba su fi girman yawan mutanen da ke ɗakin nan ba manzo Allah yake kai wani annabin zai zo shi kadai hadisin muslim ne shi kadai ma'ana har ya gama wa'azi babu wanda ya imani da shi to yanzu wannan annabin rashin mabiya na nuna cewa bai da gaskiya ko kadan ya na da gaske shi amma mutanen zamanin shi suka kai matuƙa wajen kekashewar zuciya da rashin imani to haka yawan mutane masu bin wani tsari ko wani manhaji bai nuna cewa wannan manhajin gaskiya ne ko ba gaskiya bane me kin na gaskiya ne shine ƙwarin hujja da dalilai da aka yi musulmi kar ka kasance jamhuriyyun wato dan abu ya rima a shakida dan abu majority wannan demokradiya ce kawai saboda kullum mutane suna karaya su ce wallahi in shi'a suna da bala'in yawa kaga da suka cika garin nan to sai mene dama din da ka ji yawa ayyuyu ne haka zaka ji yan dariƙa da suka yi wani taro kwanaki a Gombe wani yace shi abinda kawai shi fa dan kallo ne kawai ba an sa shi a radio ne wannan magana shi mutumin garin Gombe ne amma yana zaune a kofar gidan shi da yadda ake ta wucewa ake ta wucewa ake ta wucewa yau magana sai ya ce kai gaskiya wannan addinin gaskiya ne addinin ya dariƙa kawai sai tashi ma ya sa babbar rigar shi sai ya je shiga tara shi ne kuma aka zauna fira da shi a radio kaga wannan tsantsagoran jahili ne bai sabin da yake ba kawai dan suna da yawa to yanzu ya tafi kasar Brazil da ake taron kwallo one cup ka je ga mutane a wajen mutane ne in million sun tashi daga ko ina a duniya sun tafi kallon kwallo kuma har su da suke kallon kwallon sun san cewa aikin banza ne kai kuma kawai saboda kai wawa sai ka ce to tunda dai aka tafi kallon kwallon nan da yawa haka yanda cewa aikin alheri ne shi ma kai ma ka je kan kitikiti ka kama hanya na ba ta mun fahimci wannan wannan ma'auni ne na jahilai da haka الحق يؤرف بالدليل لا بالاتباع انا gane gaskiya ne da tsantsagoran hujjata ba da masu bin wannan gaskiyar ba ina ba ta mun fahimci wannan ko musamman saboda umumin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sunna cewa karshen duniya masu bin gaskiya za su yi karanci masu amana za su yi karanci masu tauhidi za su yi karanci masu bin sunna za su yi karanci za a wayi gari a gari guda sai a ce akwai wani mai amana ishara akan shi kadai ne ko su biyu ne to sai a ce shikenan amana ba abin arziki bace saboda babu masu ita manzo Allah ya ce za a samu mutane ƴan kadan suna rike da addini la yadruhum man khazalahum ga sanan na so shi da dama akan ire-iren waɗannan abubuwa dan haka karancin mu a cikin wata harka ta gaskiya jama'a kai kare da mu kai kare da zuciyar mu din mu jajirce ne kawai kullum mallam albani Allah ya ji kanshi da rahama yana yin faɗa wannan magana tun muna muciya yana cewa ƴan yawan mu dinnan jama'a da za mu tsaya mu yi wannan addinin da gaskiya ce wallahi da sai mun gyara zariyar nan ya sha faɗa wannan magana ɗan darakta zaka yi ta wannan magana ya sha faɗan ta sosai a karatun muciya da aiki malama zaka yi ta wannan magana kai ma cewa mutanen da ba su ce 30 ba misali a zariyar nan kadara da za a samu mutane 30 a zariyar nan masu ilimi da malanta da jajircewa da faɗan gaskiya irin mallam albani ai sun ma zariya yawa a Najeriya ma wala su ma Najeriya yawa shi kadai ka duba yadda ya jiga ta gaba ɗaya ƴan bid'a da mutanen da suke masoya zuciya tun daga kan ƴan siyasa da sarakuna da malamai da alhazan birni da duk da ƴan boko duka sai da ya jiga ta shi kadai da ya rike wannan gaskiya irin wannan riko da gaskiyar da yayi wanda ya da matakan wahala ka duba ga yadda ya jiga ta su to kadara inda irin shi irin su Malam Jafar Mahmud Adam sun kai su 30 a Najeriya na rantsa da Allah da sai Najeriya ta zama yadda ka san zamanin sahabbai wajen nagarta ina fata mun fahimci wannan jama'a to shi yasa
bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh safiyar laraba ce 5 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 1435 daidai da 2 ga watan july shekara ta 2014 wannan shine kasat na 15 daga cikin jeren giyar kasusuwan karishan karatun fiqhus sira wallafar babban malami al-ustad ad-doktor zaid ibn abdul karim zaid Allah madaukin sarki ya saka mishi alkhairi idan jama'a masu sauraro ba su manta ba a karatun da muka yi a baya na wannan littafi muna cikin bayani ne dangane da fiqhus sira wanda ya shafi ainihin wato yakin da aka fi sani da suna wannan hisaru ta'if wato wannan yaki da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai farmaki ga mutanen Hunain da kuma waɗanda suka gudu daga nan aka je aka tsaye su a ƙasar Ta'ifa mun ji waɗannan abubuwa da suka faru a wannan ainihin wato yaki har zuwa ƙarshen dai labarin da Malam Zaid ibn Abdul Karim Zaid ya takaita mana dangane da wannan kissa a yanzu insha Allah za mu tashi ne a shafi na 615 daidai inda Malam yake cewa al-fawaidul mustakhraja min ghazwati Hunain wa hisar Ta'if fa'idojin da za a iya fitarwa daga cikin yakin Hunain da kuma hisar wato siege tsare ƙasar Ta'ifa da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi a takeice malam yace al-ula fa'ida ta farko na khudu min isti'arati ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lid-duru'i min safwana fa'idatayn daga cikin aro da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya karba na ad-duru' sune sulki abinda ake sakawa a jiki dan kare jikin daga sara ko suka waɗannan kayan yaki da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ara daga Safwan dan Umayya kenan ɗaya daga cikin mutanen da suke a lokacin ba su riga sun musulunta ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aru makamai a wurin shi to wannan abin da ya faru zamu iya fitar da fa'ida guda biyu in ji malam ta daya shine anna lil imami an yasta'ira salaha al mushriki li qital al adu cewa limamin musulmai jagora ko komanda na musulmai ya halasta a gare shi idan yaga akwai maslaha ya aruma kamai a wurin mushriki dan yakan wani abokin gaba ma'ana ga wani kafiri wanda shi ba kafirin gaba bane a yanzu ba fada ake da shi ba ga kuma wani kafiri da za a yi fada da shi to za a iya aran makamai a wurin wancan da ba a fada da shi dan kaiwa wancan farmaki in ya zama ya halasta a ara mun babu aula ya fa halasta kenan kuma asiya wannan fa'ida malam yace a duba a cikin Ibnul Qayyim a cikin Zadul Ma'ad mujallad na 3 shafi na 479 ina fata mun gane wannan ma'ana yanzu wannan kuma yana nuna cewa musulunci ya halasta mu'amala kenan da waɗanda ba musulmai ba gwargwadon yadda muka samu kanmu a cikin yanayi mu'amala ta kasuwanci bashi makwabtaka aro ciniki da sauran hulɗoɗi musulunci kenan ya halasta yin haka idan da gwargwadon bukata da aka samu kai a wajen
amma musulunci da ya halasta haka to babban abun abuda ba. Akwai maganganu da malamai suka yi da yawa da rubuce-rubuce waɗanda aka yi game da hukunce-hukuncen da suka shafi hulɗa da kafirai din da kuma menene ya halasta me bai halasta ba, tun daga babuka na ainihin wato mu'amala ta kasuwanci ko mu'amala ta zama a cikin kasashen kafirai ko mu'amala ta siyasa ko makwabtaka ko rayuwa ta yau da kullun ko cinikayya ko cin abinci ko sayayya a wurinsu, duka waɗannan akwai hukunce-hukunce da tsare-tsaren da musulunci ya ainihin bayyana. Akwai website na islamweb.net suna da fatawoyi da suka ainihin wato sajjala na manya-manyan malaman duniya su Ayyasi Ibn Baz da su ainihin wato Malam Usamin da makamantansu waɗanda suka yi fatawoyi da dama game da hukunce-hukuncen da suka shafi mu'amala tsakanin musulmai da kafirai musamman a wannan lokuta a irin rayuwar da muke, musamman a rayuwar da muke a yanzu da ya kasance kafirai su suke rike da madafan iko na duniya tun daga siyasa da tattali da farfagandar ainihin wato yada labarai da cibiyoyin bincike na ilmomi da harkar lafiya da noma, kusan zaka samu mafi waɗannan abubuwa da kere-kere duka suna gudana ne yanzu karkashin jagoranci na kafirai. Nas'alullahi al'afiya. To a irin wannan yanayin malaman musulunci sun yi magana sosai game da waɗannan abubuwa, har sun yi magana game da hijira da ƙaura da musulmai suke yi yanzu zuwa ƙasashen Turawa, musamman za ka ga Larabawa suna da yawan ƙaura daga ƙasashen su na Suriya da ƙasar Misra da ƙasashen Iraki da makamantansu su koma zama a Canada ko Ingila ko Faransa ko America ko Brazil da makamantansu, suna nan da yawa. To menene hukunce-hukuncen waɗannan ƙauran ka tashi daga ƙasar musulmai ka koma ƙasar kafirai da zama? Malamai sun yi magana akan waɗannan zuruf ɗin. Menene hukuncin ka canza jinsiya, kana musulmi ɗan ƙasar musulmai ka je ka anshi indigenization na ƙasa daga cikin ƙasashen Turawa a baka fasfo na EU ko ka je ka anshi green card a baka jinsiya ta America? Duk malaman sun yi bayanai akan waɗannan. Ina hukuncin, ma'ana abin nan aiki a ƙarƙashin gwamnatoci ko hukumomi ko kamfanoni ko masana'antu na kafirai? Ina hukuncin kafirai su gina masallaci su ba musulmai yadda wasu sarakuna ko shugabanni na ƙasashen kafirai sukan ɗauka su ba musulman da ke zaune a ƙarƙashin su cewa ga wuri mun gina muku masallaci ku dinga ibada a cikin masana'antu da makarantu da makamantansu da dai sauran abubuwa da suka yi magana akai har musafaha da kafirai, duka akwai fatawa akan waɗannan. To kaga waɗannan abubuwa ne da ya kamata musulmai a yanzu su tsaya su nazarce su musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu. A takaice dai mallam yace shugaban musulmai yana da ainihin wato dama ta ari kayan fada a wurin mushriki dan yakar wani abokin gaba. Allah ya sa mu dace. Na biyu daga cikin fa'idojin da yace zai fitar a wannan gaba, al-isti'dadu lil-qital imtithalan liqawli Allah ta'ala, muna fa'idantar cewa akwai bayani dangane da shiri dan yaki. Isti'dadu lil-qital, shiri dan yaki liqawli Allah ta'ala, saboda fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa wa'iddu lahum masata'atun min quwwatin, kuntana dar musu abinda kuka ga za ku iya, duk abinda ku za ku iya, min quwwatin, na karfi, na kayan fada, na tanaji. Wannan aya ta yi umarni da a yi tanajin shiri don gwabzawa da kafirai, shine kuma mu ga a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya yi magana dangane da haka din, ma'ana a aikace manzon Allah ya kwatanta haka din game da waccan mas'ala. Sai ya ce a karanta littafin ainihin wato har ila yau a duba wannan aya ce ta 60 daga suratul anfal, sannan kuma wannan fiqhu mala ya dauko shi ga littafin Ibrahim Quraybi a cikin marwiyat ghazwat Hunayn a cikin juz'i na 3 shafi na 98. Har ila yau dangane da waccan mas'ala ta mu'amala da hukunce-hukuncen ainihin wato hulɗa da kafirai, zamu zo zamu ji mallan zai magana sosai akan gaba a nan gaba game da ita, amma yana da kyau mu ishara ga wani littafi, shine littafin fiqhun nawazil na malam Muhammad ibn Hussein al-Jizani, Malam Muhammad Ibn Hussein Al-Jizani ya daltashi da suna Fiqhun Nawazil, yayi magana akan abubuwa da dama da suka shafi mu'amala da kafirai. Asaniya fa'ida ta biyu fi qauli ba'd man ma'a ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhat anwat. Maganar da wasu daga cikin mutanen da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama suka yi cewa suna roƙon manzon Allah, suna neman izini cewa ya sanya musu wata bishiya wanda za su dinga rataye makamansu a jiki, suna neman albarkata kamar yadda suka ga waɗannan kafirai suna da irin wannan bishiya da ake kira da suna zatu anwat. Na'khudul hadhara min ash-shirk, daga nan zamu dauki fa'ida ta cewa akwai tsoratarwa game da shirka. Fa inna ha'ula'i, waɗancan kafirai, yu'alliquna suyufahum bishajarati ala sabilit tabarruk, suna manna waɗannan ainihin takubba ne da bishiyan dan neman albarka. Wa ma'a zalika qala ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace inna hadha mithlu qawli ashabi Musa, wannan magana taku tayi kama da maganar mutanen Annabi Musa da suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Mutanen Annabi Musa suka ce Annabi Musa ya sanya musu gunki wanda za su dinga bauta mishi kamar yadda ainihin wato suka ga kafirai suna da irin wannan gunkin. Dan Musa ya ce musu innakum qaumun tajhalun, babu shakka ku mutane ne waɗanda kuke kuna cikin wauta da jahilci. Dan menene bayan Allah ya tsiratar da ku daga maguzanci, ya kawo muku addini da tauhidi, ya aika muku babban annabi irin Annabi Musa, sannan kuma ya zama hayyan da wai kuna da barbishin cewa kuna buƙatar wani abu irin gunki. To Annabi sallallahu alaihi wasallama yema waɗannan mutane kwatanci da irin munin aikin su, shine kamar munin aikin waɗancan da suka ce a ba su dama su yi ainihin wato gunki. Kaga su gunki suka nema ai, waɗannan kuma cewa suka yi a sanya musu bishiya ba a matsayin gunki ba. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu cewa duka aikin munin shi iri ɗaya, domin duka menene? Shirka ne. To wannan shi ma kamar yadda ainihin wato muka ambata a baya, shi ne yana nuna matsayin wato munin shirka da kuma ƙoƙarin tsoratar da musulmai kullun game da shirka, game da kuma dukkanin babuka da suke iya kai musulmi zuwa ga shirka. Babu shakka shirka ita ce zunubi mafi girma da bawa zai iya yi ya samu matsala. Don haka Allah ya alƙawarin ba zai gafarta mutumin da ya mutu yana shirka ba. Allah ya alƙawarin cewa duk wanda ya mutu yana shirka wuta zai tafi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina al'amarin shirka, ya tsoratar iyakar rayuwar shi da ta da'awa game da ita. Don haka har yana cikin halin magagin mutuwa da ya ji wasu daga cikin matan shi suna yin wasu maganganu da za su iya zama zari'a zuwa ga shirka, sai da ya tashi a lokacin ya musu hadisi, ya musu wa'azi. Su ne waɗannan mata da suna ambatan wata coci da suka gani a ƙasar Habasha, ya miƙe ya musu wa'azi game da wannan, ya tsoratar da su game da haka. Shi sa musulunci ya maganganu masu kaifi game da duk abin da ke da alaƙa da wata ƙofa ta shirka, kamar me? Kamar hoto da rataya shi da girmama shi, kamar kabari da rataya abubuwa da suke da alaƙa da girmama kabari, kamar sanya mishi wata alama ko yi mishi wani yanayi na kwalliya ko gini na musamman, ko ajiye kabari a wurin da ba makabarta ga magaritar musulmai ba, ko yawan yin ziyarar kabari ba bisa ka'ida ba, ko yin addu'a ko wata ibada a kusa da kabari, ko da mutum ba na kabarin zai roƙa ba, duk waɗannan aka tsoratar game da su saboda munin su da kuma cewa ƙofi ne na shirka. Ha kuma shari'ar musulunci ta tsoratarwa game da abubuwa irin girmama mutane fiye da girman da Allah ya ba su, dan shi ma yana jawo shirka, kaman durƙuso da baiwa mutane matsayin Allah maɗaukin sarki ta hanyar sunaye ko ta hanyar ma'ana, ma'ana a ce su yi aiki mummuna ba za a ga munin shi ba saboda su manya ne. duk musulunci ya yi tsoratarwa game da waɗannan yana cewa dukkanin mutane irin su guda ana ba su matsayi ne dangane da gaskiyarsu da gurgurdan imaninsu da dacewarsu da shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallama duk me yasa muka kawo waɗannan misalan dan nuna yadda musulunci ya tsoratar game da shirka ba don komai ba saboda munin shirka da kuma kasancewar ta babban zinubin da idan mutum ya mutu yana yin ta to babu tsira a tare da shi Allah ya samu dace sai malai yace as-salisa fa'ida ta uku a cikin wannan gabata ghazwat hunain wa hisar at-ta'if shine na'khudhu aidan al-hadara min at-tashabbuh bil kuffar zamu iya daukan kuma har ila yau tsoratarwa game da kamantakekeniya da kafirai wa rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama yubayyinu zalika fa yaqul muka ga manzon Allah yana bayyana wannan qarara sai yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum za ku dinga bin wato take-taken waɗanda suke gabaninku hazawal qudzati bil qudzati wato ainihin wato za ku dinga bin su kamar yadda al qudza shine fida abin nan ganye ko abin nan gashi amin gashin dabba irin wanda ake yin kibiya da shi asali shine al qudza to yadda kaga wani na bin bayan wani ana harba su ko kuma ana gwada su in za a yi ita kibiya din za a aje wani wanda shine ma'auni duk wanda aka dauko sai an gwada da wancan sannan za a sare ita can ko kara ina fata mun gane idan za a yi kibiya masu yin kibau ko wani abu makamancin haka akwai awon da suke amfani da shi shi makerin yana da asalin wato size ko sample na irin kibiyar da yake so yi duk sanda ya dauko itace ko irin waɗannan ainihin wato kayan aiki zai kera wata kibiya to zai gwada da waccan ne in ya kai tsawo sai ya yanke to manzo Allah ya ce haka za ku dinga bin sawun wanda suka gabace ku kamar yadda ake gwada tsawon kibiya da wata kibiya idan za a yanka ta ma'ana duk abin da suka yi sai kun wayi gari kuna yi har suka ce su waɗannan al'ummomi ne yace yahudu mana da nasara za ku dinga bin sawun su kuna ainihin bin take-taken su a cikin tunaninku da addininku da rayuwarku da ɗabi'arku da abinci da sutura da bukukuwa da tsare-tsare da falsafar da kuke ma rayuwa a kanta waɗannan tsoratarwa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da munin ayyuka lidhalika mimma yanbaghi 'alal muslimi bal mimma yajibu alaihi huwa al-hadaru min at-tashabbuh bil kuffar da haka daga cikin abin da yake ya dace da musulmi mala yake kai ba wai dacewa ba kadai ya wajaba akan musulmi shine musulmi ya zama yana da tsoratar da kanshi yana tsorata yana taka tsantsan game da kwaikwayo da kafirai fi jami'i umurihim a cikin dukkanin al'amarin da ya shafi kafirai wa tahziri min ittiba'i ahli al-ahwa da kuma tsoratarwa musulmi ya dinga taka tsantsan game da biye ma masoya zuciya wazzaigi da waɗanda suke sun karkace min al-umamil madiya daga cikin al'ummomin da suka shude kafiran da suka shude maguza wanda suka gabata jahiliya da ta wuce to musulmi ya zama yana taka tsantsan game da bibiya ko yin kwaikwayo da halayensu wannan magana mala yace a duba littafin sa'id ibn hajji al-kalamul muntaqa mimma yataqal Allah allaqu bi kalimati taqwa a cikin shafi na 39 matbu alal ala wanda yake bugun computer ma'ana ba littafi ne wanda yake manshur ba kama anna tashabbuha bil kuffar min ahammi asbabil bid'a kama yadda kuma kwatanci yin kamantakekeniya da kafirai yana daga cikin muhimman dalilan kawo bid'a yana daga cikin ka karanta littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha na malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu a can karke da yake magana akan bid'a ya kawo usulul bid'a abubuwan da suke kawo bid'a daga ciki ambata yake cewa daga cikin usulul bid'a akwai kullu ma ulsika bil ibadati wa kana min adatil kuffar duk abin da aka je aka lika shi da ibadan musulmai sai zama kuma aka duba aka ga cewa ashe al'adar kafirai ne misali ganga da ake bugawa a masallatai da sunan kasida ko yabon annabi sallallahu alaihi wasallama ko zikiri ko makamancin haka. Kafirai sune dake al'ada buga ganga a cikin wuraren ibadarsu. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya, haka tafi, haka ire-iren waɗannan al'adun kafirai sai a kawo su cikin addini. To shine nan mallai yake ambata cewa kwaikwayo da kafirai na daga cikin muhimman sababin kawo bid'a. Fa fi hadha alhadisi anna tashabbuha bil kuffari huwa alladhi hamala bani isra'ila ala an yatlubu min musa an yaj'ala lahum alihatan ya'budunaha. A cikin wannan hadisi mun ga cewa kokarin kwaikwayo da kafirai shi ya ja banu isra'ila izuwa ga sinema daga annabi Musa cewa ya sanya musu abun bauta su dinga bauta mishi, kama anna lil kuffari alihatan ya'budunaha, kamar yadda suka kafirai suna da abun bauta wanda suke bautawa. Wa huwa alladhi hamala ba'du ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhum an yas'aluhu an yaj'al lahum shajaratan yatabarrakuna biha min dunillahi. Kuma irin hakan shi ya jawo muka ji gashi wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya kara musu yadda, suke tambayan manzo Allah alaihi salatu wassalam cewa ya sanya musu wata bishiya su dinga neman albarka daga ita koma bayan Allah. Allah shi kyauta. Wa hadha huwa alwaqi'ul yawm, mallai yace wannan shine abin da muke rayuwa a cikin shi a yanzu. Fa inna kaseeran min almuslimina qalladul kuffara fi amal albid'i washirkiyat. Hakika a yanzu da muke rayuwa zamu ga cewa da dama daga cikin musulmai suna kwaikwayon kafirai a cikin bid'o'i da abubuwa na shirka. Wa kana bidayatu zalika at-tashabbuhu bil kafirina, wanda kuma farkon abin da ya jawo musu wannan su musulmai shine kokarin kwaikwayo da kafirai. Mallai yace a duba Salihun al-Fawzan a kitabu at-tauhid bugun maktaba ta Riyadh, wanda yake basu buga shi da tarihi ba, babu shekaran publication, shine ma'anan dalun ta'un a cikin shafi na 87. Jama'a mu tsaya mu kalli wannan magana da irin muhimmancinta. Hadhihi nuqtatun hassasa, me yasa aka wayi gari a yanzu jama'a musulmai a kasashen duniya ko ina ka je zaka tarar musulmai suna kwaikwayo makahon kwaikwayo da kafirai a cikin dukkanin abubuwan da musulmai suke yi na dabi'unsu da halayensu da zamantakewarsu da abin da suke ci da sirar da suke sanyawa da harshen da suke magana da shi da irin hulɗar da suke tsakankanin ɗaiɗaiwansu da iyalansu da malamansu da jahilansu, dukkan abubuwan da suke zaka tarar kwaikwayo da kafirai yayi wato ya mamaye gabaki ɗaya al'ummar musulmai. Wannan al'amari ne wanda yake mai ban tsoro da kuma nuna hadarin halin da musulmai suke a ciki, musamman makalle da musulman farko suke a akasin haka, yadda suke da ainihin taka tsantsan game da kwaikwayo da kafirai, koda kuwa abu da su kwaikwaya din akwai maslaha a ciki, za su yi kokari ne zama sun tsame maslahan ne ita kadai ba tare da ainihin wato sun samu kwatantuwa da barra da ke ciki ba. Wannan al'amari jama'a ya zama ruwan dare ga duniya, har ma an wayi gari akwai abubuwan da ma an manta da cewa kwaikwayon kafirai ne. A yanzu in ka ce kwaikwayon kafirai ne sai ai maka hujumi da raddi, charbi ala sabil misal, charbi wannan da musulmai suke rikewa suna ja suna tasbihi suna salati, kwaikwayon kafirai ne jama'a. Catholics sune suke rike charbi a cocinsu, musulmai suka gani suka kwaikwaya. Yanzu in ka zo ka fito ka ce charbi kwaikwayon kafirai ne, malamai ne za su fara maka raddi. Ahlus sunna tukunna ba yan bid'a ba, saboda an manta ma tsala alaihimul amad wa qasad qulubuhum. To suna nan ire-iren haka da yawa jama'a. A cikin littafin Jilbabul Mar'atil Muslima na Nasiruddin Albani da yake magana game da ainihin wato siffar jilbab na mace, cewa kada sutarta ta yi kama da ainihin wato sutarar kafirai, wanda da zaran an gani za a iya identifying wannan sutarar kafirai ce. A cikin maganganun da ya yi a wajen jama'a ya wata magana mai hadari irin wannan, cewa musulmai suna kwaikwayon kafirai kwaikwayon da har ma sun manta gaba daya nasu abin nan din nasu huwiyya din, musulmai sun manta nasu shi'ar din sun aje gaba ɗaya sun kama na kafirai ina jin daga cikin abubuwan da ya kwatanta da su in ba na manta ba ya kwatanta da hadda gaisuwa da ake yin haka a dinga daga hannu ana waving yace wannan al'adar kafirai ce yace amma musulmai sun ma manta da cewa al'adar kafirai ce wannan haka kati na aure da ake bugawa jama'a al'ada ce ta kafirai irin wannan invitation card da ake bugawa kafirai ne suke buga shi idan za su yi aure irin wanda suke na cuci irin wannan auren zobe da ake yi na cuci al'ada ce ta kafirai amma yanzu ga musulmai suke buga shi har ma a gefe sai a rubuta aya ko wani hadisi da yake wata reminder ta wani abu da ya shafi aure za ka ga kuma da liman da alaramma da malamin fiqhu da babban alkali kowa in zai aurar da ishi ko zai aure sai ya buga har ma inda zaka ce ni ba zaka buga ba akan wannan wata kila akwai family din da su fasa baka yesu ko kuma in sun maka a khafud dararaini sai su ce to su da su buga ba ruwan su amma akan wannan sai an yi korafi sai an zage ka sai an aibata ka inda zaka zo yin aure ka ce ba zaka buga kati ba wannan nan wai abubuwa ne wanda suke kanana ma tukun na jama'a wadanda basu daga cikin ma wato asasiyat na rayuwar mu duk ga al'amarin da ya shafi gemu jama'a da irin da mutane yanzu suke ganin wanda ya bage mu wani ba kauye ne wani ba gidaje ne bai san abin da yake ba saboda mene saboda turawa sun zo da al'ada aske gemu kullun yadda ka san in ka wayi gari kullun sai kai alola zaka yi sallah asuba ko to haka bature kullun in ya wayi gari ya je wanka sai yayi shedin yana da shedin powder yana da asake da wukake waɗanda zai dinga kallon miro yana kwakulan ainihin wato habashi sai yaga ta zama kaman dutsen guga kaman ayon silisiri kullun haka suke yi to haka yanzu ƴan boko suke wannan al'ada har kuma kai in ka bage mu to za a dinga discriminating ɗinka za a dinga ganin ka wani baki daji za a dinga ganin ka wani wanda bai san abin da yake ba jahalan minhum da cewa su kansu turawa wannan al'ada ba ta fi shekara 100 a cikin su ba shekara 150 in ka je ka kalli hotunan turawa waɗanda ake celebrate a matsayin manyan turawa irin Shakespeare irin su Bernard Shaw da ire-iren su irin su George Washington waɗannan manyan kafirai da ake ganin darajar su a duniya kafirai ko za ka gansu da gemu daga-daga irin na ustazai kuma a lokacin kwalliya ne a gun turawa amma saboda turawa yanzu sun mai da abin ba kwalliya ba sun samu wani sabon canji a kalta din su sai ka ga cewa suna askewa to mu ko muna mugun kwaikwayo da su duk abin da muka suna yi shi muke kuma turawan har yanzu masu hankalin cikin suna barin gemu domin gemu baya ga cewa kwalliya ce ga da namiji kuma yana da asrar na siha yana da abubuwan da ke kare mutum da cututtuka na fata ku je ku karanta a gun kurkuku tambayi likitoci abu wadanda suke ainihin dermatologist masana halittar fata je kanan sai ka je ka tambaye su ina fata mun gane wannan jama'a to ire-iren waɗannan aka ce za a yi magana a kansu to sai wannan katin ya zama wani abu daban amma dai bari mu ishara zuwa ga wasu daga cikin masadir na ainihin wato littafan musulunci waɗanda za su zama madogara game da waɗannan littafi wanda ya fi kowanne wanda za a ce shi ne ɗaya tamkar da dubu a wannan babi shi ne littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim لمخالفه اصحاب الجحيم نا شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيميه الحراني الله يجزيكم شي درهمه وان التافي كما يدنا امبتا داي ني تمكر د دبو كما داما التافي ابن تيميه غبا داي هكا سكي كوونه كا دوكا تو داي ني تمكر د دبو ابابن سا wannan da ke hannuna mai mujalladi ne guda biyu da tahqiqin doktor nasir ibn abd alkarim alaqal wanda asali thesis ne da yayi na phd shi a jami'a ta ainihin wato Malik Saud a kasar Saudiya wannan littafi Ibn Taymiyyah ya bada labarin cewa asali magana ce yayin irin wannan kankanuwa game da kwaikwayo da kafirai sai malamai suka fara musharadi cewa ya tsananta irin wannan abin da muke ambata watilkal ayyamu nudawilu bainan nas aka ce ya tsananta ya ce komai ba kyau yace sai ya istigrabin magana ta bashi mamaki a ce malamai suna wannan magana to dahire ko me za su ci daka shine sai ya zauna bisa irin ka'idar rubuce-rubucen shi ya bi gaba daya usul na qadiyar tun daga kan ayoyin alqur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama maganganun sahabbai fatoyin tabi'ai maganganun a'imma na mazahib game da kwaikwayo da kafirai haka yayi ta kawo su yana fitar da daqa'iq na fiqhu da irin abubuwan da ya saba fitarwa na fawaid al-littafan sa baya da ya gama kuma yazo ya takwasance cewa kamar kaza kamar kaza kamar kaza yayi magana akan kwaikwayo da kafirai bakaƙen kafirai irin wanda Allah ya halakar adawa da samudawa da makamantan su kwaikwayen kafirai ahlul kitabi masu littafi yayi ta kawo nassoshi daga qur'ani da sunna game da su kwaikwayo da shedanu wanda yake shi ma ana ilhaƙin shi da kwaikwayo da kafirai kamar misali irin abubuwan da aka faɗa cewa in kana ci abinci da hagu kana kwaikwayen shedan da makamantan su da magana akan su wannan littafi alhamdulillah yana daga cikin syllabus na ainihin wannan makarantar tamu ta Darul Hadisi Salafiya kuma daga cikin dafan da muke fatan insha Allah idan an gama karatun fatwal hamawatul kubra bisa abinda shawara ta yanki na ainihin majalisin malamai masu kantawa a makarantar nan za a zabi daya daga cikin malamai makarantar nan da zai kantar da littafin nan daya bayan daya domin ya daga cikin syllabus din da malam ya tsara Allah ya ji kanshi babu shakka muna da buƙatar irin waɗannan littafan da kuma littafin ainihin Sheikh Ahmad Muhammad Shakir na Masailul Jahiliya littafin Masailul Jahiliya wanda wata rana malam ya taba yin summary din shi a wata lecture mutane sai su ƙara sauraron wannan lecture ta Masailul Jahiliya abubuwan jahiliya maguzancin jahiliya waɗanda musulmai ba su daina kwaikwayon su ba suna nan irin alfahari da dangantaka irin gori da asali ire-iren su suna nan da yawa jama'a waɗannan abubuwa suna nan da yawa an yi magana su akwai littafin al-ittisamu bis-sunna na al-imamu Shatibi shi ma muna da shi a makarantar nan ban Hausa ma bane da na sako da shi muna da su copy iri daban-daban wannan littafi na ittisamu bis-sunna akwai copy na tahqiqin da su malam mashhur Hassan Ali Salman suka mushi wannan littafi shi ma ya kai ya kawo wani abin mamaki malam al-imamu Shatibi da Ibn Taymiya sun yi zamani da juna amma ba su san junan su ba Ibn Taymiya yana kasar ainihin wato Dimashq shine Syria a yanzu kenan shi kuma Imam Shatibi yana kasar Shatiba ta kasar Spain a yanzu amma kuma dukkanin su suka yi rubutu sai zama rubutun yayi kama da juna domin ita gaskiya guda ɗaya ce wannan yana magana akan kwaikwayo da sunna da gujewa bid'a da yadda za a yi ainihin wato a gane kaza bid'a ne to a cikin maganganun shi sai zama yayi tatarruki zuwa ga magana akan daga cikin usul bid'i akwai kwaikwayo da kafirai to anan ne suka yi kama da juna ina fata mun gane sai zama har irin ayoyin da irin maganganun da abubuwan da yake rota daga malamai duka kusan iri ɗaya ne sarki ya tabbata ga Allah Imam Shatibi kenan sannan Imam Shatibi din nan haka suka samu irin wannan kamantakekeniya din da shi da Ibnul Qayyim al-Tafsir Muwafaqat da kuma littafin ainihin Ibnul Qayyim I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin littafi akan usul fiqi ai haka malamai suke malamai masu fadan gaskiya sanda Malam Albani rahimahullahu yake ta maganganu akan ƴan Boko Haram da kasusuwan da yayi akan su su karshen alewa ƙasa da makamantan su ya ba mu labarin cewa bai ma san Malam Jafar yayi maganganu akan su Allah ya ji kansu gaba daya sai aka kawo mishi cassette bayan ya gama wata lecture kai kace san hada baki ne wasu da dama wanda suka shaida waɗannan majalisat din san san malam har ya dandanawa mutane maganganun a cikin kasusuwan da Malam Jafar yi to haka kullun zaka tarar fatawan malaman ƙwarai haka take zama daidai da ba tare da sun yi meeting ko sun yi shawara ba domin duk malamin kirki in ka je ka ce mishi Allah ya gafarta malam mai hukuncin shan giya zai ce maka haramun ci kuma zai ga maka ayat da Allah ya haramta in zaka tambayi malamai 50 duk abin da su faɗa yake amma idan malamai masu ya zuciya ne fa ko ƴan bid'a to za ka ga innahum la fi qawlin mukhtalif isu isu ba sa ittifaki akan magana daya wannan zai ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai ta dukan junansu da maganganu marasa kyau da haka ya kamata jama'a mu kalli wannan mas'ala a wajen nan domin dama manufar wannan katin shine mu alakanta shi da rayuwar mu ta yanzu karanta tarihi bai da wani amfani in ba za mu dauki izina ba shine kaida da Qur'ani ya bada labari cewa muna ba ku labarin ma al'ummomin da suka gabata domin ku dauki izina ne ya zama wato ibratan wa idatan wa mu'idatan ya zama mu'idatan wa ibra me yasa Allah ya taba manzo Allah labarin al'ummomi da suka gabata da annabawan su da irin tsagerancin da suka wa annabawa domin ya san cewa irin wannan abin da yake mishi an taba yi ba kai shi farau ba ya daina jin bakin ciki har kaman zai kashe kanshi da bakin ciki fal'allaka bakhi'un nafsaka ala athari lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa, cewa kana bakin ciki dan sun ki imani, ai annabawa sun gaji haka su fada ki imani, dan haka sunna ce ta annabawa. Wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun, da ka sai manzo Allah hankalin shi yana kwanciya cewa to ba kan shi faro ba. To haka mu ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da muke kan tarihin manzo Allah alaihi salatu wasalam da tarihin sahabbai da al'ummar da suka gabata, dan mu ji cewa ga yadda al'amuri faru gare su, ga yadda zamu gyara namu, ga yadda suka gyara. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da sahabbai game da kwaikwayo da kafirai ko, to mu yafi cancanta a tsoratar da mu a wannan zamanin, musamman saboda magana da muke cewa a wancan zamanin musulmai su suke da sultani, su suke da gwamnati, su suke da karama. Yanzu ko al'amarin ba haka yake ba, kafirai su suke da waɗannan abubuwa ala hisabil ummal islamiyya, at the expense of musulmai. Yanzu kafirai su suke rike tattalin arzikin duniya, su suke rike da siyasar duniya, su suke rike da media, kafafen watsa labarai, su suke rike da ainihin wato gwamnatocin duniya, su suke juya gwamnatoci har na kasashen da ake cewa kasashen musulmai. Yanzu kasashen Saudi Arabia da Iraki da Misra da Algeria da makamantansu ana lissafa su a matsayin kasashen musulmai, amma ba su isa su gudanar da rayuwarsu yadda suke so bisa tsarin musulunci ba, dole sai sun jira me America ta ce ayi, menene United Nations Organization ta ce ayi, menene World Bank ya ce ayi, menene IMF ta ce ayi, dole sai sun jira wannan, sai sun jira karar daga EU, sai sun jira karar daga UNESCO da makamantansu. Ashe kaga kasashen musulmai waɗanda ake ganin su kasashen musulman ne, ba ma irin kasashen mu da ake da taba ba, shin kasan musulunci ce ko ba ta musulunci ba? Balantana kuma mu kenan, kasashen musulmai ba su da dama su aikata abin da suke ciki na musulunci. Nas'alullahi al'afiya. Wannan al'amari ne da yake nuna babu shakka duniyar nan ta kusa zuwa ƙarshe, a ce an wayi gari musulmai suna da mugun yawa a duniyar nan, sama da mutum biliyan biyu su ne wanda suka yi kalmar shahada yanzu suke yin musulunci, sama da mutum biliyan biyu, ma'ana dubu sau dubu gida biyu shi ne fayyar musulman duniya a bisa kiyasin da ake. Kaga shi ne mene kenan gusa'un ka gusa'us sayl, amma musulman nan ba su da gwamnati kwaya ɗaya yanzu ta musulunci 100% a duk duniyar nan, har a ƙasashen da musulmai suke da jagoranci ko suke da yawa ko kuma suke musulmai ne zalla, akwai su ƙasashen, ko kuma inda musulmai suke da ci gaba ko ake ganin sun kai sun kawo wajen sanin makamar aikin da suke yi, Allah shi kyauta. A taƙaice, ya kamata kowane musulmi jama'a ya shiga taitayin shi game da kwaikwayo da kafirai, ta hanyar mene? Ta hanyar duk abin da zaka aikata to ka bi ka'idar mai alari, hatta ya alama hukumar lahifi, ka san hukuncin Allah game da wannan abu. In baka sani ba fa, wa yas'alul ulama, sai ka tambayi malamai, in ba malamai fa a kusa, wa yaqtadi bi muttabi'ina sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, domin akwai shubuhohi da dama waɗanda ba za ka iya tantance mai matsayin su ba, kamar yadda manzo Allah yake faɗa ne, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Akwai abubuwa da dama game da misali, game da sutura, game da abinci, game da yare, game da zamantakewa, alaka tsakanin iyalai, alaka tsakanin malamai da ɗalibai, ƴan kasuwa, kasuwanci, bashi, cinikayya, waɗanda ba kai saka tantance ya ya kamata a yi su ba a matsayinka na ɗalibi ko ɗan jigar-jigarin mai koyon karatu ko gama garin musulmi. Da haka sai ka yi tambaya, malamai sun gaya maka, malamai su fahimtar da kai, ko ka yi bincike in Allah ya baka dama da iyawa, don ka san cewa ga yadda ya kamata a yi abu. Kar kawai ka zama yadda mutane suke yi kawai, duk abin da kaga ana yi kawai ka tashi ka yi. Misali yanzu in aka zo harkar jana'iza, galibi mutane duk abin da suka ga ana yi a garuruwansu kawai haka suke yi, ba sa tunanin cewa ya ya kamata a yi musulunci, tare da cewa kuma jana'iza ibada ce tsantsa, domin mutane a duniya ba su san da jana'iza ba sai da Allah ya aiko da wahayi. Karanta kissan ƴaƴan annabi ainihin wato Adam, wanda shi ne gawa ta farko a duniyar nan, da ya kashe ɗan uwan shi bai san da zai da gawan ba, sai da Allah cikin hikimarsa ya aiko wannan tsuntsu, wannan tsuntsaye suka zo suka nuna wannan aikace ga yadda ake yi da gawa, wannan shari'a Allah ya ga dama ya aiko ta wannan yanayi. daka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo a cikin addinin sa ya karantar da komai da shamu janaiza tun daga abin da za ya mara lafiya idan ana tunanin zairus karantar tafin ahkamul janaiza wa bid'ah har zuwa abin da za a yi bayan ya mutu ma gabaki daya bayan an gama ma janaiza gaba daya an watsi babu abin da aka rage a musulunci to amma in ka zo ga karuwar mu nan sai ka tarar yadda ake janaiza a zaria wata kila idan ka je kafancan ba haka bane kuma duk musulmai ne suke idan ka je ainihin wato shanuru a kasar Kano ba haka bane in ka je Bauchi sai ka tarar ba haka bane za ka ga bambance bambance saboda mene mutane sun riga sun dauki wannan al'amari na majana'iza sun saka shi a cikin burgami na al'adun su to dole sai mun raba tsakanin al'adun mu da musulunci wanda ya dace da musulunci mu bi wanda bai dace ba wajibi ne mai watsi da ita Allah ya ji kan Malam Abubakar Gumi saboda fiqhun shi da sanin sirrin kalmomi wajen magana in yabo ba mutum musulunci sai ya ce mishi musulunci shine kai ban kwana da al'adunka kama al'adun musulunci wannan magana ta kai wato ta kai a rubuta ta da ruwan zinare ai sharhin ta littafai da dama wajen bayani akan meye ita magana ce daga ji ka san magana ce daga bakin tsohon malami gogaggen alƙali mujtahidi Allah ya ji kansu da rahama a takeice jama'a lalle lalle ya kamata mu shiga taitayin mu game da abubuwan da muke na kwaikwayo da kafirai babu shakka suna nan da yawa a cikin abubuwan da muke suna nan da yawa burjik a cikin abubuwan da muke Allah shi kyauta ar-rabi'a mala yace fa'ida ta hudu fi qauli ba'd as-sahabati radiyallahu anhum ij'al lana dhata anwatin dalilun ala annahu mustaqirrun inda as-sahabati radiyallahu anhum anna al-ibadati mabnaha alal amr cikin fadin ainihin wato wasu daga cikin sahabbai Allah ya kara musu yarda suka ce ka sanya mana ya kai manzo Allah alaihi salatu wassalam ka sanya mana zatu anwat wannan ya nuna dalili cewa ya riga ya tabbata a cikin fahimtar sahabbai cewa annal ibadat mabnaha alal amri cewa ibadoji gabaki ɗayan su ana gina su ne a ƙarƙashin umarni ma'ana duk wani abu da za a yi da sunan ibada to ana jira ne a samu umarni tukunna daga ash-shari'u kamar yadda malaman usul fiqi suke kira sai an samu inda mai bada shari'a shine Allah madaukin sarki kenan ko kuma wakilin sa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yace ayi kaza sannan za a aikata in ba a ce ba fa to wannan abin duk yadda mutane suke ganin cewa ibada ce to ba ibada bace duk yadda mutane suke ganin kenshi suke istihsanin shi ba zai taba zama ibada ba sai an samu umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga ayan alqur'ani wanda take tabbatar da cewa ai ma'ana da sallah da azumi da zakka da aikin haji da dukkanin sauran ibadoji muna yin su ne mu musulmai saboda an samu dalili na shari'a da yace ayi su duk wani abu kuma da za a yi da sunan ibada ba yi da irin wannan bakin din na nasoshi to ba ibada bace kuma ba hujja bace irin abin da yan dariƙa suke faɗa su ce wai annabi ya ce kar a yi shine hujja ba wai annabi bai yi ba idan aka ce musu maulidi da kuke yi ina ayat da ce ayi shi za su ce to ina ayat da ta hana sai a ce a ku da ku kawo ayat da ce ayi domin sallah da muke yi muna da ayat da ce ayi ne ba wai mun bincika ne ba mu samu ayat da ce a hana ba sai mun ga dacewa mu sai da aka samu ayat da ce ayi da aka inda yayi ne sai an samu ayat da ce ayi in ba a samu ba fa to ba za a yi ba kar ka ce wai annabi bai ce ka ayi ba shine hujja amin annabi ya ce ka ayi shine hujja amma annabi bai yi ba hujja bane duk wanda ya haka wannan magana ya faɗe ta ne kawai dai budewa kanshi kofaye abin da ya ga dama addinin musulunci domin ni ma yanzu sai in zo in kawo wani abu in an yi magana sai in ce annabi bai hana ba in dauki wasu ayoyi in yayyankwana ko hadisai in jajjona su sai na fitar da wata sabuwar hanya bauta in kira abin da sunan da na ga dama me ko in ce sunan shi wazifa ko lazimi sai in ce sunan shi taqarrubi misali ko in ce sunan shi munajati duk abin na ga dama in kira shi me ko in kira shi dariqa na ga dama in ce sunan shi kaza duk abin na ga dama na kira shi da wannan suna da an yi mu magana sai in ce ai babin da annabi ya hana kaga wannan ya zama zari'a da za ta bude ko kuma sai abin da ya ga dama to musulunci ba tafiya haka ka'ida jama'i tace duk abin da yake shari'a to ya zama wajibi a samu abin da ya shar'antar da shi shine nassi na alqur'ani kuma zaka gane haka daga duk magana wani malami a duniyar nan jama'a cewa in yace ma kaza daidai ne ko kaza ba daidai bane ba zai numfasa ba sai ya fadi hujja game da haka indiya da ita domin shi ma yafi mai zaman lafiya duk malamin da yace maka ba kyau yin zina kafin ya numfasa sai ya fadi aya ko hadisin da ya hana ba kyau saba wa iyaye kafin ya numfasa sai ya fadi ayoyin da suka hana to dan zaka gane malami gaskiya yake fada idan kuwa san zuciya yake fada idan yace maka kaza shari'a ne sai ka ji babu aya ko hadisi da zai kawo sai dai laluba ya ta kawo su da barbaru da maganganu da sun da cewa yana ganin kyan abu ko abun ya dace ko abun daidai ne to wannan kuma zaka karba ne da gargwadan kai mai da kake da san zuciya ko yadda abun ya dace da abun da ke cikin zuciyarka ko ya dace da asalin usul na shari'a ko irin manhajin da kake bi shi yasa jama'a daga qur'ani da sunna ne kadai ake daukan shari'a duk inda ba dauka haka ba to za a bude kofar barna ce daidai wa daida shin an dauka ne daga shehunnai din ko an dauka ne daga mazhabobi duka barna iri daya ce duka iri daya ce ya kamata mu takaita ainihin wato biyayyar mu akan abubuwan da Allah ya hukunta musu biyayya sune nassoshin alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a bisa fasarar shi annabi din da kanshi ko fasarar sahabban shi da sauran magabata na kirki wannan kawai shine hanyar tsira gare mu ina fata mun fahimci wannan a takeice wannan shine a ka'ida game da shari'a cewa ibadoji gaba ɗayan su ana gina su ne karkashin umarni wa hadha mabda'un muhimmun fi sadd bab al-ibtida'i fi ad-din ita ce dai magana cewa wannan ka'ida ce mai muhimmanci wajen toshe kofar kawo bid'a a cikin addini duk wani mai kawo bid'a yana kawo ta ne idan da an bar wannan kofa a bude cewa zai iya kawo abin da ya burge shi ce shari'a ne Allah ya shiryar da mu al-khamisa sai kuma ainihin wato gaba ta biyar daga cikin fawaid din wannan ainihin yaqoqi na gazwatu hunain da kuma hisaru taif mala yace lamma qala rajulun minal muslimina lokacin da wani mutum daga cikin musulmai yace lan nughlaba al-yawma min qilla wallahi yau ba a isa a ci nasara akan mu dan ba mu da yawa ba wana ce ta zalika sakamakon haka wama nazala fihi min al-qur'an da kuma abin da ya sauka na alqur'ani mun dai san sakamakon haka shine Allah ya jarabci musulmai da sai da aka watsa sannan suka dawo suka ci nasara sannan Allah ya saukar da aya yana aibata irin wannan aikin da cewa wa yawma hunainin id a'adabatkum kasaratukum falam tugni ankum min allahi shay'a to wannan abin da ya faru zamu ga cewa na'khudhu al-hadhara min al-ghurur zamu dauki ka'idar tsoratarwa daga rudi kada mutun ya rudi da kanshi kada wani abu da ka mallaka a duniya na karfi ko sarauta ko iko ko ilmi ko dabara ko fasaha ko ana yayinka an san matsayinka kai rude ka jama'a wannan ya saba wa ka'idar ahlus sunna ya saba wa ka'idar da malaman mu na sunna suka daura mu akai ya saba wa ka'idar da muka karanta game da irin rayuwar sahabbai cewa ba sa daukan gururi ba sa daukan kansa a matsayin wata tsiya yaqulu abubakar al-jazairi mala abubakar al-jazairi yake cewa fihi game da wannan mas'ala cewa akwai hurmatul ijabi bin nafs akwai haramcin mutun ya dinga ganin yana ji da kanshi awul amal ko ya dinga ji da aikin shi awul quwwa ko ya dinga ji da karfin shi istarattaba ala zalika hazimatul mu'minina domin a karkashin haka ne aka samu musulmai suka ruguje amin almu'minina fi awwal liqa'ihim bi aduwwihim a farkon karawar su da abokan gaban su ma'ana haramun ne akan musulmi ya dinga taƙama da kanshi ya dinga jiji da kanshi ya dinga ainihin daukan kanshi wata tsiya Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur yace ya ku mu'minai ku sani da cewa alƙawarin da Allah ya yi na tashin alƙiyama gaskiya ne kar ku bari wannan rayuwa ta duniya ta rude ku kar ku bari wani rudi ya raba ku da al'amarin Allah shine lafiya da ƙarfi wadata da arziki shahara girma daraja mulki da duk wani abu da mutane suke ganin cewa a duniyar nan abinda ake daga ido ne a kallon cewa wane ya dace to wannan abun kada ya rude ka kamanta da matsayinka cewa kai a cikin duniyar nan ka zo ne kawai kai aiki Allah ya gani ya baka sakamako gurgurdan aikin da kai cewa duniyar nan ba matabbata bace cewa duniyar nan duk wani abu da ke cikin ta ba shi da tabbas duk abin da ka samu zaka rasa shi ko kuma kai a rasa ka kamar shi idan mulki ne mulkin zai kare ka ga wani yana yi ko kuma kai ka kare ka ban mulkin idan kuɗi ne za su kare ka ga wani yana da su ko kuma kai ka kare ka ba su haka idan ƙarfi ne cewa kai ka fi ƙarfin kowa duk abin da ka ansa na wani sai dai Allah ya isa ana nota nan zaka zama mai rauni wasu ta su masu ƙarfi ko kuma ka mutu da ƙarfin naka haka idan fasaha baki ce kake ganin kana da fasaha da zaka dauki gaskiya kai kwankwana ta kamar ta ƙarya ka dauki ƙarya kamar ta kwalliya ta zama gaskiya irin yanda malamai masoya zuciya suke yi to ka san da cewa wannan ma zai wuce Allah zai tona asirinka daga baya a gane abin da kai sannan kuma zunubinka zaka je ka gaje shi sannan kuma Allah zai tasar da mutane da za su yi maka raddi su faɗi gaskiya akan abin da ka faɗa haka idan wadata ce kai duk abin da Allah ya baka ka san da cewa ba zai ƙare ba amin ba zai tabbata ba zai ƙare wannan ka'ida ce tabbatacciya a cikin addinin musulunci cewa babu wani abu da zaka samu a duniyar nan sai ya zama abu ne temporary bashi da tabbas me yake da tabbas kawai shine wannan rayuwa da za'a lahira Allah ya samu dace akan ta dan haka a wannan ainihin kissa tana bayyana mana muhimmancin tunawa da kai wane ne da kankan da kai da kuma tsoratar da kanka daga ijabu bin nafs da kuma gane cewa haka din babu abin da zai kai ka illa tawaya wala tamshi fil ardi maraha innaka lam takhriq al ard wa lam tabghi al jibala tula kar ka dinga tafiya a bayan kasa kana mai ainihin takama dan ba za ka kai tsawon dutse ba ko ba za ka iya taka kasa ta lutse ba dan haka jama'a mu kula da wannan kar mu bari wani abu da muke ganin muna da shi a duniya ya rude mu in fact har imanin da kake ganin ka da shi kake bari ya rude ka ka dinga tunanin wane tun da dan bid'a ne kai ka fi shi matsayi baka san da me zaka cika ba wane tun da baya bin sunna ta ai batacce ne kawai shi ba ko shi ba mutum bane wane tun da kirista ne ai shi alade ne dabba ne kar da wannan ya rude ka har imanin da kake da shi kake bari ya rude ka kullun ka dinga addu'a kana neman sabati kana neman Allah ya kare maka imaninka Allah ya raba ka da shirka da riya da ainihin maguzanci Allah kuma ya sa ka cika da imani ina fatan mun fahimci wannan wannan kullun musulunci yana tsoratawa game da hadarin da ke cikin haka domin hadisi ne gashi nan shahararren hadisi wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi kitabuhu fayamal bi amali ahli an-nar fayadkhulaha wal iyad billah mutun zai dinga aiki ne aljanna har sai ya zama tsakanin shi da shiga aljanna bai wuce zira'i guda ba sai ya zama littafin da Allah ya kaddara mishi na cewa dan wuta ne shi sai ya gabace shi shikenan sai ya shiga tsakanin shi da ayyukan alkhairi sai ya fara ayyukan yan wuta sai ya mutu akan su kuma sai ya zama wuta za shi domin al'amalu bil khawati hukuncin ayyuka ana yin shi ne da abin da mutun ya na karshe Allah ya sa mu cika da imani Allah ya tsare mana imanin mu a takeice dai wannan gaba tana da matukar hadarin da ya kamata a tsaya a kalla ita ma musamman a wannan rayuwa da muke ciki wanda zaka fito baka san ko zaka dawo ko ba zaka dawo ba an waye gari a wannan rayuwa ta kasan mu babu mutumin da ke cikin aminci sai wanda yake makabarta a kwance shine kawai yake da aminci ba za a buga musu bomba ko ba za a kona inda suke ba ko ba za a zo a tuhume su da kaza ba kana kan hanya ne a mota kana cikin fitina ko dai bala'i na yan fashi ko na yan sanda ko na munin hanya ko na rashin kyawun ababen hawa kana makaranta ne kana gida ne kana masallaci ne a coci ne a kasuwa a tashan mota a kan titi babu inda ba a yi wannan abubuwan ba kaga babu wani da yake da aminci kenan to ashe a wannan lokaci ya kamata kowa ya dinga tattalin imaninsa yana guzurin shi dan baka san wane ne lahza al-akhira min hayatika ba ina ba ta mun fahimci wannan Allah ya sa mu dace har ya zama kaman wato hadisul yau duk sanda ka bude radio ko ka hawo kan internet ko ka bude TV zaka ji ko kan radio zaka ji cewa an buga wam a Lakwaja an buga wam a Borno an buga wam a Abuja babu inda ba a bugawa ba haka bane jama'a kuma mutane ne ko ina a awam wato ordinary Nigerians sai suna cikin ayyukan su ne da kullun ko za a samu da dama daga cikin su a kashe su zaka iya zama ɗaya daga cikin da aka kashe irin wannan karrat to kenan kaga yanzu mutum ya da bukata ya dinga guzurin imanin shi ko shi zama imanin kai da dumi yadda ya kamata har ka tarar da Allah a bisa imaninka. Allah ya sa mu cika da imani. As-sadisa gaba ta shida daga cikin fawaid na wannan gazuwa shine mala yake cewa fi hadhal mawqifi aidan darasun fil aqida, a cikin wannan mawqifi na yaqin Hunain da isarut Taif akwai darasi game da aqida shine mene, fa inna waqa'ata badrin qad qarrarat lil muslimina anna al qillata la tadurruhum shay'an, yaqin badar ya tabbatar wa da muslimai cewa karanci ba zai taba cutar da su ba ko kadan, fi jambi a adaihim idan wai sun ba su kai yawan abokan gaban su ba karanci ba zai musu illa ba, idza kanu sabirina idan sun zama ainihin wato masu hakuri, wa muttaqina masu tsoron Allah, wa anna ghazwata Hunain shi kuma yakin Hunain shi kuma menene qarratil muslimina anna al kasrata aidan la tufiduhum, ya tabbatar da muslimai cewa yawa ba zai musu amfani ba idza lam yakunu sabirina wa muttaqina, matakar ba su yi hakuri ba ba kuma ainihin su zama masu tsoron Allah ba, ma'ana shi musulunci ba yawa na masu biyayya a cikin shi ne yake damun shi ko karancin su ba, a'a kaifin imaninsu da nagarta addininsu da yaqininsu ga Allah madaukakin sarki da kuma hakurin da za su yi. Zaka sahabbai 300 da ɗan dori a Badar suka tarwatsa waɗannan kafirai suka kashe 70 daga cikin suka kama 70, kowa a lokacin ya tsorata da al'amarinsu, amma kuma gashi sun zo su zama 12,000 an watsa su, to kaga kenan ba yawa ko karanci ne ba ma'auni game da gaskiya ko game da ta aiki dama. Wannan ita ma kaida ce a cikin addinin musulunci. Kanta littafin Taysirul Aziz al-Hamid yayi maganganu game da irin wannan mas'ala, har yake kawo magana game da cewa hadisin nan na da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin annabawa ranar kiyama, cewa wani annabi zai zo da mutum biyu sune kawai mabiyan shi, wani zai zo da mutane da basu fi girman yawan mutanen da ke ɗakin nan ba. Manzo Allah yace kai wani annabin zai zo shi kadai, hadisin Muslim ne, shi kadai ma'ana har ya gama wa'azi babu wanda ya imani da shi. To yanzu wannan annabin rashin mabiya na nuna cewa bai da gaskiya ko kadan, ya na da gaskiya shi, amma mutanen zamanin shi suka kai matuƙa wajen kekashe wa zuciya da rashin imani. To haka yawan mutane masu bin wani tsari ko wani manhaji bai nuna cewa wannan manhajin gaskiya ne ko ba gaskiya bane. Me ke nuna gaskiya ne shine ƙwarin hujja da dalilai. Da haka ya kuma musulmi kar ka kasance jamhuriyyun, wato dan abu ya rima a shakida, dan abu majority, wannan demokradiya ce kawai, saboda kullum mutane suna karaya su ce wallahi in shi'a suna da bala'in yawa, kaga da suka cika garin nan to sai mene, dama dinda ka ji yawa ayyuyu ne. Haka zaka ji yan dariƙa da suka yi wani taro kwanaki a Gombe, wani yace shi abinda kawai shi fa dan kallo ne kawai ba, an sa shi a radio ne wannan magana, shi mutumin garin Gombe ne amma yana zauna a kofar gidan shi da yadda ake ta wucewa ake ta wucewa ake ta wucewa magana, sai ya ce kai gaskiya wannan addinin gaskiya ne, addinin dariƙa kawai, sai ta shi ma ya sa babbar rigar shi sai ya je shiga taron shi ne kuma aka zauna fira da shi a radio. Kaga wannan tsantsagoran jahili ne bai san abin da yake ba, kawai dan suna da yawa. To yanzu ya tafi kasar Brazil da ake taron kwallo World Cup, ka je ga mutane a wajen, mutane ne in million sun tashi daga ko ina a duniya sun tafi kallon kwallo, kuma har su da suke kallon kwallon sun san cewa aikin banza ne, kai kuma kawai saboda kai wawa sai ka ce to tunda dai aka tafi kallon kwallon nan da yawa haka ya nuna cewa aikin alheri ne, shi ma kai ma ka je kan kitikiti ka kama hanya. Na ba ta mun fahimci wannan, wannan ma'auni ne na jahilai. Da haka alhaqqu yu'rafu bid-dalil la bil atba, ana gane gaskiya ne da tsantsagoran hujjata ba da masu bin wannan gaskiyar ba. Ina ba ta mun fahimci wannan, ko musamman saboda umumin hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sunna cewa ƙarshen duniya masu bin gaskiya za su yi karanci, masu amana za su yi karanci, masu tauhidi za su yi karanci, masu bin sunna za su yi karanci. Za a wayi gari, a gari guda sai a ce akwai wani mai amana, ishara akan shi kadai ne ko su biyu ne, to sai a ce shikenan amana ba abin arziki bace saboda babu masu ita. Manzo Allah ya ce za a samu mutane ƴan kadan suna rike da addini la yadruhu man khazalahu, ga sanan na so shi da dama akan ire-iren waɗannan abubuwan, dan haka karancin mu a cikin wata harka ta gaskiya jama'a kai karai da mu kai karai da zuciyar mu mu din mu jajirce ne kawai kullum mala albani Allah ya ji kanshi da rahama yana yin fada wannan magana tun muna muciya yana cewa ɗan yawan mu dinnan jama'a da za mu tsaya mu yi wannan addinin ta gaskiya cewa wallahi da sai mun gyara zariyar nan ya sha fada wannan magana ɗan director zaka yi ta wannan magana ya sha fadan ta sosai a karatun muciya da aiki malama zaka yi ta wannan magana kai ma cewa mutanen da ba su ce 30 ba misali a zariyar nan kadara da za a samu mutane 30 a zariyar nan masu ilimi da malanta da jajircewa da fadan gaskiya irin mala albani ai sun mazariya yawa a Najeriya ma wala su ma Najeriya yawa shi kadai ka duba yadda ya jiga ta gaba ɗaya yan bid'a da mutanen da suke masoya zuciya tun daga kan yan siyasa da sarakuna da malamai da alhazan birni da duk da yan boko duka sai da ya jiga ta shi kadai da ya rike wannan gaskiya irin wannan riko da gaskiyar da yayi wanda ya da matakan wahala ka duba ga yadda ya jiga ta su to kadara inda irin shi irin su Malam Jafar Mahmud Adam sun kai su 30 a Najeriya na rantsa da Allah da sai Najeriya ta zama yadda ka san zamanin sahabbai wajen nagarta ina ba ta mun fahimci wannan jama'a to shi yasa